Salam ala Rasulullah amma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. A yau 11 ga Jumada sani hijira 1447 wanda yayi daidai da 2 ga watan 12 shekara ta 2025. Wannan kuma shine shirinmu kashi na 56. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Insha Allah, alhamdulillah.
Ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko. Bayan sallama take cewa mai gidanta baya bata hakkinta na aure, sai abokiyar zamanta yake bawa. Ta ce amma komai na gida yana yi, yanzu kusan wata uku kenan, idan ta masa magana sai ya ce wai ta yi haƙuri. Shi ne take so malam dan Allah ya bata shawara ya kamata ta yi.
Tambaya ce ban gane ta ba gaskiya.
Mijinta baya soke mata haƙoƙinta na aure, amma yana yi wa abokiyar zamanta. Kuma yanzu ta ce kusan wata uku kenan. Ya ce sai dai ta yi haƙuri, sai haƙuri yake ba ta kawai.
To, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Barkanmu da sake kasancewa a wannan shiri namu na musamman da muke tattauna akan matsaloli na zamantakewar aure da kuma shawarwari ga ma'aurata da kuma sauran tambayoyi da yan uwa suke yi. To, ita wannan baiwa Allah, mijinta baya sauke mata haƙƙi na aure, amma kuma yana yi wa abokiyarta. To, idan haƙƙi na aure ci da ciyarwa ne, to wannan kaga za ta iya fahimta. Yana yi wa wata, ita ba ya yi mata. Idan kuma haƙƙi na aure na alaƙar saduwa ne, to wannan kuma kaga abu ne na ɓoye, ba lallai ta iya fahimta ba ta gane. Sai dai kuma wataƙila idan ainihin wato ko gaya mata akai ko wani makamancin wannan. To, duk lokacin da namiji yake zuwa da irin wannan ɗabi'a, ke da shi idan bai miki bayani ba sai a saka manya a ciki. Wata uku a kin yi ƙoƙari, kin yi haƙuri, yana ta baki haƙuri, ya kamata ki sa manya a ciki. Ko nasa manyan ko naki manyan, ko kuma in yana da malami a garin, a haɗa shi da malaminsa su tattauna, a yi wa malamin bayanin matsalar, ya ba da uzuri. Abu na biyu, zalunci ne ƙwarai da gaske idan har ya ware wata yana mata hidimar ke kuma baya miki, ya zalunce ki, ya kuma zalunci a yanki. Abu na uku, dole ko ya baki haƙuri, to sai ya gaya miki haƙurin nan har zuwa yaushe ne. Kar ki zauna ki ta ce ai cewa ki haƙuri ki haƙuri, da bai da shi ne talaka ne, sai a ce a jira sai Allah ya hore masa. To, amma yana da hali, yana yi wata ke baya miki, in horo yake miki ya kamata ya sani, ba a horo da yunwa, kuma bai kamata ya bar ki saka kai haka ba, daga dole sai ya sa lokaci. Abu na ƙarshe, idan duka bai yi ba, to wanda a tambaye shi aji, in yana son ki ya ci gaba da zama da ke, idan baya son ki kuma ya sauke miki. Wannan ita ce shawarwarin da zan iya baki, amma ki bi matakan da na baki shawara ɗaya bayan ɗaya, kafin ki je na biyu, kafin ki je na uku. Allah ya kubutar miki da hakinki a wajen mai gidanki. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai cousin ɗinta ce, ma'ana wacce take suke da ƴaƴan ƴan uwa, su wai take bin maza, wai ƙawarta ce ta bata shawara, kuma duk su biyun suna da miji, su suke bin maza dai suke alaƙar banza. kuma take cewa wai masu saka hijabi wai su ne asalin yan iska take gaya musu kenan. So kuma mijin ya san ma tana yin wannan abin na neman mazan wai amma ya zata ta daina, shine take cewa wai ko za a bada nan ba ta private wai a mata wazi.
To na farko dai kowa ya sani neman bin maza ga mace mai aure ya fi haramci ya fi muni ga zunubin cin amanar aure. Abu na uku ga shigar da ƴaƴan da ba su da tushe ba su da asali a gidan mutum, yaudara ta isa kuma cin amana ta isa, kuma ba daidai bane haramun ne an sani, haka mara aure ita ma haramun ne bibiyar maza, zina kenan, haram ne mummunan aiki ne. Ƙawayenta sun zuga ta sun ba ta shawara, to ƙawayenta sun ba ta shawarar banza, kuma da mun ba kowa aka ce kai abokantaka da shi ba, duk abokinta zai kai ka halaka to sai ka rabu da shi. Cewar mijinta ya san tana yi amma yana tsammanin ta daina, yanzu ba ni za a ba waya in kira ta ba, ni ba na kiran matan mutane, babu dalilin da za a bani waya a ce wani kira wani ko in kira wata, a'a ba daidai ba ne, kuma baya ma cikin girmama ilimi. Ki gaya wa mai gidanta, ki rubuta mai takarda a yi masa text message ko a kira shi a gaya masa a ce ka kula fa matarka tana bin maza, a ba shi hujjoji ƙwarara ya je ya ɗau mataki, lallai a sanar da shi ta hanyar da ta kamata ta dace. Amma ni da ban san shi ba ban san ta ba, kudin a turo min waya a ce in je in kira mace ba na yi, duk waɗanda suke turo waya sai a kira mai gidansu ko a kira matarsa ko a kira iyakaci, ni nasiha nake yi da faɗakarwa sai dai ni a kira ni a haɗa ni da shi in masa nasiha, ko a kira ni a haɗa ni da ita in mata nasiha, amma a turo min wayar wata ko wayar wani a ce wai in masa nasiha, a'a wanda nake yi a nan a fili duniya kowa yana ji ya isa alasa albarka, amma na ɗauki waya in kira mutum masa magana a'a ba zan yi ba, don Allah bai ɗora min wannan ba. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba suke cewa bai yana da mata uwar gida ƴaƴanta uku ɗayar kuma bakwai amma duk yara ne, to idan ya siyo abinci sai kwano mudu 35 sai a ba wa uwar gida, ragowar mudu 10 kuma kawai sai a ba wa ɗaya matar kuma tana da sauran yara haka. To shine suke tambaya hakan yayi daidai? Uwar gidan ta ce wai haka ake yi, haka aka saba, haka ake yi.
To waye ake ba wa 35? Me yaya nawa?
ƴaƴanta uku ita uwar gida, amma su ne manyan yara, manya ne sun girma, ita kuma ɗaya tana da ƴaƴa bakwai amma duk yara ne.
Bambancin yayi yawa ne, duk yarantar su ƴaƴa bakwai, ai ba a rana ɗaya aka haife su suna jarirai ba.
Allah a ce babban ya kai 14.
Warai ko da gaske, wannan rabon na zalunci ne ba daidai ba ne, ki mai magana ya gyara, a duba iya daidai cin kowa a raba, amma nan ba daidai ba ne, kuma cewa ma duk haka aka saba ana yi kenan tun da mu asali zalunci ake, ba daidai ba ne, ba a nuna wannan kuskure ne. Abinda ake yi shi ne, barin koya muku, idan mai gida ya kawo abinci sai duba kawukan matansa nawa, mata biyu mata uku, to sai a ware wa mata nasu daban, a ware wa mata nasu daban, to sai a duba yaran gabaɗaya sai a haɗe ƴaƴan da ƴaƴan Muwa da ƴaƴan Bora da ƴaƴan Kande da ƴaƴan Mero, duka ƴaƴan sai a haɗe su a ce ƴaƴan nan guda 15 ne, to sai a ga wannan kwano kaza ɗin sai a raba musu kai ɗaya, a raba musu kai ɗaya bai ɗaya, to sai kuma a zo a duba akwai wataƙila ƴan ƙananan yara da ba sa cin abinci da za su iya cin wannan, to sai a rarrage na yaran a ƙara wa manya, shine rabon daidai. Amma wannan abin da mai gidanku yake gaskiya zalunci ne, kuma a gaya masa ya maza maza ya tuba kafin mutuwa ta dace shi akan wannan ɗabi'ar. Allah ya kiyaye. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ana bin ta azumin Ramadan kuma gashi tana jinin rashin lafiya, shine wai take tambaya ya halatta ta rama azumin ko kuwa sai ta jira wannan jinin ya ɗauke?
Jinin rashin lafiya baya hana rama azumi, jinin rashin lafiya baya hana rama azumi, ki je ki ci gaba da ramuwarki, Ramadan fa ya taho yanzu ya tunkare mu, saura kiris ki je kirama, wallahu alam.
Mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin jinin da yake zuba idan an yi family planning wani lokaci sai ya wuce kwana 15 ma yana zuba. To shine take cewa barin yin sallah da azumi tsawon wannan kwanakin daidai ne, sannan menene matsayin ibadar mutum?
Jinin da yake zubowa saboda an yi planning galiban ba jini ne na al'ada, normal al'ada ba, jini ne na rashin lafiya. Baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana alaƙar aure. Sai dai kuma idan ya zo a lokacin da ake yin al'ada, sai ki lissafa kwanaki da kika saba kina yin al'adarki, ki ware kwana 7 ɗinki ko 8 ɗinki, sauran kwanakin da jinin ya ci gaba da zuwa, ki ci gaba da sallah, ki ci gaba da azumi, ki ci gaba da ibada. Dan haka in dai wannan jini da yake zuwa miki ba a kwanakin al'adarki da kika saba yake zuwa ba, to wannan jini na rashin lafiya ne, kuma bai halatta ki daina sallah ko ki daina azumi ba. Ki ci gaba da yi, ki tafi likita ki nemi magani kuma, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa wai iyaye za su haɗu da ƴaƴan da aka yi barin su ko da ba a gama halittar su ba? Wannan wai ciki ne bai fi wata biyu ba ta yi barin shi, shine take tambaya.
Sai ƴaƴan da suka samu cikakkiyar halitta aka busa musu rai. Sai wanda suka samu cikakkiyar halitta aka busa musu rai. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai ta rabu da saurayinta wanda wai yana neman mata, sai ta auri wani, shi kuma saurayin nata sai ya koma wajen kanwarta, ta sanar da kanwarta cewa gashi fa wannan yana neman mata, kada ta aure shi. Kanwarta ce ta ji ta gani ta aure shi. To ita yayar sai auren ta ya mutu, sai shi mijin kanwarta ta yazo kuma yake neman ta, alhalin yana da aure,
yana da auren kanwar,
yana da auren kanwar yake neman yayarta.
To ya za ki nan?
Eh, shine wai kanwar take cewa gaskiya ba za ta yafe mata ba, ta ci amanar ta. To shine ake
iya cin amana kuwa, iya cin amana. To ya zai hada yaya biyu ne, gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya?
Bai aure su ba sai yake neman.
Ba daidai ba ne, ki fallasa. Eh, sai ki fallasa inda yadda za ki fallasa, ki fallasa. Ba abin zai iya hada ya da kanwa ba a gida ɗaya. Yauwa, dole sai da in ya rabu da ɗaya ko in ɗaya ta mutu, wannan cin amana ne. Amma dai ki mata nasiha, ki masa a yi mata magana, iyaye su yi magana, shi ne fa alheri da kai ta zaman gaba. Amma dai tabbas ta ci amana ki kuma ta yi yaudara. Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan suka yi alaka aure da mai gidanta, idan ta yi wanka daga baya kuma sai ta ga ruwa yana zuban mata kamar wannan na alaka auren da suka yi, shine take tambaya sanda take sallah take tana jin ruwa yana zuba haka ta gabanta, shine take tambaya sai ta sake yin wanka ne ko yaya?
To matukar dai matukar dai ta yi wankanta ta gama har ta kabbar sallah kuma abu ya zubo daga gabanta, to alwalarta ta warware yayi. Amma wankanta bai warware ba, sai ta je tsarki, wala kila sauran wanda yake zaune ne a jikinta bai gama fita ba. Amma dai sallah ta lalace, wanka bai lalace ba. Amma ina ba da shawara ta tafi asibiti ko tana da wani infection ne, tunda wannan is not normal. Da ka sani, da ka tambaya mana likita, watakila ko akwai mata masu irin wannan laruran, ko haka tana iya faruwa, da ya kamata a bincika. Amma dai wannan ba normal ba ne.
Ita ina ga tana nufin kamar maniyin mai gidan nata ne.
Eh, to ai ta riga ta yi wanka tunda ya shiga jikinta. To me kuma bayan ta yi wanka ta kama sallah ita ke fitowa? Ya sake fitowa. To tunda dai alwala ana yin ta ne ga abin da ya fito, al-kharij min as-sabilain, in abu ya rada fitowa to alwala ta warware, alwala dai ta warware. To amma wannan wanka din tunda an yi riga an yi wankan, sannan wanda aka yi amfani da aka yi wankan ne da shi da fitowa, kuma ba fitowa ya sabon fitowa ba, tsohon fitowa ne, wanka yana nan. To sai ta je asibiti, sallah ta lalace, sai ta saki alwala ta yi tsarki, sai ta kuma ta je asibiti, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan mutum ya yi aure ya tare, to wai dole sai yayi wata alaka ta aure da matarsa sannan wannan walimar da zai ta inganta ko kuma
abin da yafi cancanta kuma sunna shine idan mutum ya aure to ba a yin walima sai bayan an tare da mata an kwanta an yi alakar aure wannan shine sunna ba'da duhul alwalimatu innama takunu ba'da duhul ana yin walima ne bayan an kebanta da mace an sadu da ita wannan shine sunna shefu dacewa na'am
wannan take cewa mijinta ne yake dukanta tana hakuri wata rana sai ta sa masa maganin bacci sai ya sha sai ta daure shi ta masa wai bugun mahaukaciya
kashi ta bashi
kwarai kuwa ina wai yanzu abin yake damunta kuma ya mata Allah ya isa amma wato ya yanzu yanzu kuma yana jin tsoranta sosai gaskiya shine take tambaya
to amma inda ne ya kamata ka bincika ko da ma ta yi
ai da ma yana dukanta
kashi yake mata
sosai
ita ma ta dura mai magani ya sha ta rama
ta duke su
sosai to Qur'ani dai ya ce waje za'u sayyatun 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 mithliha mithliha mun duk wanda ya mummunan abu to a rama da irin abin da aka yi yanzu anan gurin in dukan da ta masa daidai irin wanda ya mata ne to kaga ta rama ba ta saba wa Allah ba sai dai kawai Qur'ani ya ce fa man afa wa aslaha wanda ya afuwa ya gyara ta wannan yafi dan haka in ramawa take kai daidai gurgudan dukan da ya miki to wannan ba za a ce kin yi laifi ba illa kawai dai laifin kwayar da kika dura masa kai wato su mata akwai yan duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma fa ka lura da wani abu guda wasu mazan ba su zikirki wallahi
ya zai dinga dukan
ba daidai bane ka kama irin mutane kana duka kaji shi ta dura mai kuma yadda isha kaji wai da yadda kuma yace Allah isa ya wannan akwai lusari kuwa akwai lusari
tace yanzu tsoron ta ma yake
ji eh to ayyan ya kamata ya ci gaba da tsoron na tunda azzalimi ne yana dukan ta kaga at least sai an abin nan
ta kwata hukunta
eh kije ki ba shi hakuri kawai kije ki ba shi hakuri kice amma fa in ka ci gaba da duka nan zan saki wannan duran yawa kije ki ba shi hakuri Allah ya mana afuwa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa na Allah tana so a taimaka mata da addu'a akan addu'ar kariya daga riya wai in kai abu na alkhairi in tazo tana tana sai ta dinga jin dadi a ranta
wannan ba riya bane ai
sama sha
duk mutumin da ya abun alheri ya tuna ya ji dadi shi tsakanin sa da Allah ya ji dadi kamar ya sayo wani gida ya tuno ya ji dadi ya sayo wani gida yayi azumin nafila yayi karatun Qur'ani ya tuna ya ji dadi wannan ba riya bane godiya ne wa Allah sai a gode wa Allah abinda ake yi mishi da riya ki abu dan wani ya gani ya yaba ko kai abu dan wani ya gani ya yaba shine riya amma indai mutum ba wai yayi ne dan wani ya gani ya yaba ba ba riya bane wa Allah kare mu gaba daya na'am
wannan tambayar ina ga ta zakka a tsallaken
ne a mai zakkar eh bismillah
okay mai tambaya ta gaba take cewa idan mutum zai fitar da zakkar doya ko wake yaya zai fitar da ita sannan a lokacin da aka cire ake fitar da su ko sai an shekara
to ita zakka tana da ka'idoji da dokoki Allah dai ya ce ana fitar da zakka wa mimma akhrajna lakum min al-ard ana fitar da zakka daga abin da Allah ya fitar muku daga ƙasa to ba duka abin da Allah ya fitar daga ƙasa bane abin da ya tsuro bane ake fitar da zakka akwai sharuɗa dole ya zama yukalu ko yusaku ko yudakharu wa yuqtat sharadin abin da za a cire mai zakka dole ana auna shi kamar a ce ya kai wusuki kaza kwano kaza kaga zai dauki ma'aunin kwano kenan kaga doya ba ta ciki sannan ya zama abin da za a iya ajiye shi yanzu kaga hatsi alkama ibro dawa shinkafa ana iya ajiye ta shekaru amma kaga doya baya ci sannan kuma ya zama ainihin tsurar abincin mutane ne. Abinci wanda ka kaman barkono ai ba abinci bane. Ko ba ka mani ba. To duk wanda ya saba wani shar'i daga cikin wannan sharuɗa to ba a yi mai zakka. Yanzu kaman duk amfanin da aka noma shi kaman kayan marmari irin su salad, irin su tumatur, irin su alayyahu, irin su tatsai. An gane ko? Duk abin da idan an je directly ake zuwa gona a ɗebe shi a yi amfani da shi. Kaga wannan ba la yuddakharu ba ya ajiye shi amfani da shi dogon ajiya. Wani zai ce ana ajiye tatsai amma dai ba ya yi ajiya ne sai an masa dabaru da hikimomi. To duk abin da kawai da an je za a kwashe shi. Amfani irin su mangoro, irin su dinya, irin su abinan sauransu, irin su kwakwa, duk waɗannan dangin alfawake da alkhadarawat, kayan marmari da farran abubuwa duka ba a cire musu zakka. Da ka wake dai zaki cire masa zakka tun da shi ya cika sharuɗan gaba ɗaya, kuma dole ya zama ya kai nisabi. Nisabin shi ne ya kai kwano 300. Kwano 300 duk buhu ɗaya kwano 40, to sai a ga buhu nawa ne zai kai a kwano 300 40 sau nawa ne zai kai 7.5, to sai ya kai 7.5. sannan ya ake cire shi ana kasa shi kashi 10 ne a bada kashi ɗaya, sai a raba wannan 7.5 a kasa da kashi 10 a bada kashi ɗaya. Idan kuma bayi aka masa, in an ce bayi ana nufin wato mutum shi ya je ya ɗauko inji ya sai inji ko ya tari ruwa na kogi yake bugawa gurin noman rani, to shi kuma na rubal ushir ake bayarwa. One over ten din nan idan aka kasa shi ɗaya bisa goman nan sai aka kasa shi kashi hudu sai a bada kashi ɗaya. Yawa kenan zakkar ruwan sama, zakkar ruwan sama to ya fi yawa shine kashi 1/10. Amma in na noman rani ne shi kuma 1/10 ma sai an kasa shi kashi kansa 1/10 sai an kasa shi kashi 4 sai a bada abin nan rubu'in sa. Sannan dangane da dabbobi, dabbobin da ake cire musu zakka su ne dabbar da ta zama sa'ima. Sa'ima ita ce dabbar da ake kora ta aje a kiwo da ciyawar Allah da ruwan Allah tabaraka ta'ala. Da aka duk dabbar da aka daure ta ba kiwo take a waje ba, ba a yi mata zakka ko nawa ta kai. Duk wanda ya tara dabbobi ya yi ta ba su dusa, ya yi ta siyo harawa, ya yi ta siyo abinci yana ba su, kenan duk dabbar da aka ciyar da ita abinci aka dabbar gidan gona kenan. Ba a cire zakkar gidan gona wanda aka tara su a gidan gona aka yi ta siya musu dusa, aka yi ta musu allura, wannan ba a cire zakka ko sun kai miliyan nawa ne. Da aka sa'ima ita ce ake cirewa ainihin wato zakka. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana cikin mutanen da basu damu da addini ba, tace suna hada Allah da wani. Tace duk abin da ta yi na ibada a wurin su munafurci ne. Tace gashi kowa ya saka ta a gaba, sannan suna zagin hijabi da abin sallah. So wani abin tace da gangan suke don ta ji haushi shine tace don Allah ya za ta yi ta zauna da su wajen zama da su, kuma wace addu'a za ta dinga yi.
To na farko dai ina cikin masifa da mutum zai rayu akan ta shine wayi gari yana hada Allah da wani, yana shirka. Babu abin da yake rugurguje addinin mutum irin shirka da Allah, rashin tauhidi. Wannan kuma yana damun al'ummata, rashin tauhidi, rashin kadaita Allah, shirka da Allah, hada Allah da wani, wannan yana rugurguje addinin mutum. Amma ya shirk billahi fa ka'annama harra min as-samai fa takhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih bima kana sahiq inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة دون wannan abubuwa ne suke nuna mana kyamar shirka da Allah da wani da kuma kafirci. Da haka yar gwaki sani kina zaune cikin mutane mushrikai ko da suna da awon musulunci kafirai kuma tunda ba sa sallah kuma suna hada Allah da wani wajen bauta gaskiya idan da hali inda ba wa'azi kike musu a cikin su ba to ke kware ki bar wurin shawara farko ki nemi yadda zaki ki canza wurin zama الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ملائكة سدو كراو كان سو سباين الله الله كباد الأباري سنا ما سو زالت كاو كان سو كنا إنا شو والله مو منا شيء ما سلوني ني أباين كسامونا دلوني أشكن سبا مودا قلبي الله شاء لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها yanzu kasar Allah ba mai fadi bane yalwatacciya ku hijira Allah sai ya kama ki idan kika zauna a cikin waɗannan mutane masu sabon Allah mushrikai kuma ba wa'azi kike musu ba ko ka zauna a cikin su ba wa'azi kike musu ba in sana'a ne ka kokari ka canja wuri idan zaman aure ne kike kokari a canja miki gidan zama in kuma mijinki ne ma mai wannan dabi'a to kin ga zama da shi ma bai halatta ba ki cigaba da zama da mushriki to shawara farko kenan idan kuma ba haka ba rabuwa da su din ba zai yi ba to ki riko da addinin ki sosai ki ji kamar kina riko ne da gaushin wuta a lokacin da ake cikin tsananin takura miki sai kin yi hakuri akwai wani lada na musamman da Allah zai baki saboda hakuri da riko da addini da kike a cikin su ki tsira da addinin ki ki daina biyar su ki daina koyi da su kuma inda hali ke kwari ki rinka musu da'awa ko yane ne ki kyautata musu mu'amala ki nuna musu kyawun musulunci ki nuna musu musulunci addini ne mai tsarki kuma addini ne mai adalci ki ta yaki ki ta jihadi kurin aiki ya same ki kina zaune cikin mutane waɗanda suke mabarnata wai har mutum ya bude baki ya ce mai sa hijabi shine cikakken dan iska ko cikakken mutumin banza ai su ne mutanen banza kam su ne waɗanda ba su da albarka ki ci gaba da sa hijabinki ki ci gaba da sa niqabinki ki ci gaba da yin addininki kar ki gudu kar ki ja da baya Allah ne yake so zai jarrabe ki ya gwada imaninki zaki ci wannan jaraba ko ba zaki ci ba Allah ya taimake ki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta tashi uku na dare sai ta yi nafila sai ta koma bacci to bata farka ba sai da aka idar da sallar asuba shine take cewa wai idan za ta yi raka'atanil fajri ya za ta yi
ta fara yin asubahin sai ta yi raka'atanil fajri idan dai asubahi ta riga ta yi alfajir ya ke to har an yi asuba to wannan lokacin na sallar asuba din ne ba na nafila bane idan ta idar da sallar asubahin in akwai sauran rana bata fadi ba ai bata fito ba da sauran sai ta rama raka'atanil fajr ta ya halatta hadisi Bukhari ya tabbata wani bayan asuba ya tashi ya kawo raka'atan alfajr annabi ya ce asuba ne kamar da ita raka'a hudu ya ce a'a ya ce raka'atan alfajr ne ban yi a gida ba na zo nayi malamai suka ce ya halatta a rama raka'atan alfajr ko da bayan sallar asuba ne idan dai rana ba ta fito ba in kuma rana ta riga ta fito shikenan sai dai kuma gobe insha Allah na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa bai ya halatta mata aure ta yi musabakar alqur'ani
Na'am zata iya yin musabaqa alqur'ani idan ta kiyaye sharuɗa kamar haka na farko dai ta je cikin hijabi da niqabi ta rufe jikinta ta lullube jikinta ai da mata aure da wanda ba aure ba duk mata mata ne ai ai dukkan su al'aura ne yawa tunda muryar mace ba al'aura bace muryar mace dan ce mafi inganci muryar mace ba al'aura bane ko qur'ani ce ai fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa kullu qawlan ma'rufa gwalangwasan zance aka haramta da aka karta caba kulliya idan za ta tafi karta fesa turare idan za ta tafi karta dukkan abu na ficina kuma a daina cakuduwa maza da mata a daina cakuduwa maza da mata za ta iya yi in ta kiyaye dukkan dokoki ta lullube jikinta ta kare mutuncinta insha Allah ta'ala Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya rasu shekara 7 kuma tana da manema amma wanda take so mamansa ta hana shi ya ƙara aure matan sa biyu ya ce mata ya nemi amincewar maman da to amma mama ta ce wai wahala take gudar masa shi kuma ya dage a rabu da zancen maman to ita kuma shine take ita bajiruwar matar da zai aura kenan bazawar wacce ta rubuta wannan tambaya shine take neman malami ba ta shawara
to na farko dai ni ina ba mata shawara kullun nakan ga musu duk lokacin da mace ta zo za ta yi aure da wani sai iyayen wannan wanin suka nuna ba sa son ta ko ba sa son auren to shawara mafi sauki ki hakura da mutumin nan sai dai idan iyayen sun mutu ne zo zai aure ki duk matar da ta zo za ta auri wani sai iyayen mijin suka nuna ba sa son ta ko ba sa son auren to zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta shine ta hakura da wannan auren ta bar shi ya je bi iyayensa saboda iyayen idan ba masu kirki ba ne za su iya hana ki zaman lafiya da mijinki sannan kuma ita mace ya kamata ta sani fa kullum fa namiji fa zai zabi iyayensa ne ba zai zabe ki ba in ma yanzu ya zabe ki zaben sha'awa ne da ka in tafiya ta yi tafiya fa zai iya canjawa ya zo ya bi iyayensa ya tara miki yaya kuma ya kore ki ya sallame ki so ina ba da shawara musamman wasu iyayen suna da karfi in dai suka ce kar a yi abu ba za a yi ba kuma idan an yi sai an ga matsala yanzu ba mu san meye dalilin da ya sa iyayen suka ƙi ba amma dai dalilin ya so ya bayyana ta ce tana guje masa wahala to kenan ta lura bai da cikakken karfi bai da wadata ne kuma tana ganin watakila yana daukan nauyin ta ita uwar yana daukan nauyin annansa da kudin makaranta da abinci da larurar rayuwa to kuma watakila uwar tasa ta fahimci aure ne na sha'awa zai yi ba aure ne na bukata ba kamar yadda na sha faɗa a karatu ina maimaita wa mata duk lokacin da kika ga wani ya zo yana neman ki aure na sha'awa ba auren bukata ba to ki yi maki nesa da shi dan in sha'awa ne zai iya biyan bukatar sha'awa akan ki rana ɗaya rana biyu ya jikin ishe shi ya sallame ki dan haka ki aure namijin da yake son ki saboda Allah dan addini dan bukata zai zauna da ke ko da dadi ko babu dadi to irin wannan yaro ko wannan mai gida da yake ya bayyana miki cewa da zai yi auren sai dai ne mushawarar uwarsa kin ga da bai zai bi uwar ba ai da bai zai nemi shawarar ta ba to kuma ya nema ta ce a'a ba ta yadda ba to me zaki makale masa
shine yake so
eh a'a ya in shi din ya nuna yana so amma ta me yasa za ta makale ta ce sai ta aure shi ta ce bi uwarsa wata kila uwar tana da gaskiya ta kila uwar ba ta da gaskiya ke din ma ni ma sai in ce miki ina guje miki wahala in kika aure shi wannan wahalar da uwar take guje miki ina guje miki ki je ki fada saboda bakin uwa sannan wannan wahalar da uwarsa take guje miki ina guje miki watakila bai da karfin da zai iya rike ki maganin kar a yi kar a fara to ni dai shawara ta kenan dangane da hukuncin kuma yayi aure ko uwarsa ta yadda ko bata yadda ba wannan mun ci sha bangana akai inda sai a duba me uzurin uwar in karbabbe ne a shari'a ya mata da in ba karbabbe bane za a iya saba mata ba a saba Allah ba musamman uzurin da ta kashi na son zuciya da ra'ayi Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta kasance mai yawan waswasi musamman cikin sallah, tana yawan kokonto akan zaman tahiyya na farko da kuma yawan rak'o'i. Idan ta yi sallah mafi yawanci sai dai ta sake sallar ko dai ta tashi ta ci ko raka'a. Saboda kokonto shine take tambaya dan Allah ya zata yi.
To kullun abin da shari'a ta ce mana idan mutum yayi shakka sallah wal ibni ala al aqal ko wal ibni ala mastaykana ya gini akan abin da ya samu ya in ina kokonton raka'a uku ya ko biyu ya mai da shi biyu ina kokonton sujjada biyu ya ko sujjada ɗaya ya mai da shi ɗaya wannan shi ne abin da shari'a ta ce maganin kokonto a cikin sallah abu na biyu kuma yawan ta yin sa wannan shedan ne sai a yawaita yin azkar na safe a yawaita azkar na rana sannan a yawaita karanta suratul baqara a matsayin wuri da neman kariya daga sharrin shedan da falaki da nasu wannan kan bai kamata a yi fashin su ba don annabi ya karantar da mu kullun asuba in an idar da sallah a yi kulwar lau kafa uku falaki kafa uku nasu kafa uku da ya tilkursi haka da magariba in an idar da sallah kulwar lau uku falaki uku nasu uku a ya tilkursi saboda muhimmancin waɗannan surori a rayuwar ɗan adam kwanansa da tashinsa sannan aka koya mana idan mutum zai kwanta bacci ke kul wallahu kafa uku falaki uku nasi uku da ayatul kursi ya kwanta saboda kariya da suke ba wa dan adam dan haka muna miki addu'a Allah ya raba ki da waswasi kuma ke waita zama da alwala dan yana koran waswasi wallahu alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa ita kofa ce ma'ana yar bautar kasa to lokacin da aka yi registration sanda suka yi register ta shiga sai aka sa mata married ma'ana ita mai aure ce saboda a bata a jihar ta ta haihuwa to shine abin yake damunta shine take tambaya menene hukuncin hakan da tayi
kafin ta yi ya kamata ta tambaya kafin ta yi ya kamata ta tambaya yanzu kan kin daga kin yi ƙarya ne ai sai ki nemi Allah ya yafe miki kawai babu wani abu kuma ya kamata ki tada hankalinki ba tunda kin riga kin sai ki isa gifari ki tuba Allah ubangiji ya yafe miki tunda da yake ba mai auren bane na'am
Allah ya saka alkari wannan take cewa yar wata ce su biyu ne a gurin mijin amma ita ce amarya kuma gidansu daban-daban mijin kullum wai sai ya dinga a gidan uwar gida yake yin wanka a can yake canza kaya dukkan shi suna gidan uwar gidan idan ta fara fada masa abubuwan haka kai sai ya fushi ya tare ma uwar gidan sannan wani lokacin ma ranar girkin ta sai ya kwana a can shine take tambaya ya kamata tai
to na farko dai ta aure miji mai rauni ta aure kuma miji wanda uwar gidansa mai mulkin mallaka ne amma na farko abu na biyu ki kokari ki nemi hakkinki kar ki ji tsoron sa kar ki ji nauyin sa ki ci gaba da gaya masa ko da bai zai baki ba ki gaya masa baban ummi wannan abin da kake ya saba shari'a in baka yadda baka tambayi malamai kwana ɗayan ki in yaje kwana miki a gidan uwar gida ya cuce ki ya shiga hakkin ki kuma sai Allah ya kona shi akan wannan dan wajibi ne rabon kwana dole ne wannan shine zance mafi inganci cikin maganganun malamai dole shi ya miki adalci maganin yaje wanka a can yaje canja kayansa a can da wani sauran su wannan duka rashin kyautawa ne irin na maza wanda suke ba daidai ba shawarar ki ci gaba da bin hakkin ki idan bai gyara ba a nemi manya a sanar da su idan aka sanar da manyan duk da ka bai gyara ba in kin ga zaki iya zama a haka ki jure wa kaskancin ki ci gaba da kula da yayanki sai ki haƙuri ki jure kaskancin ki ci gaba da kula da yayanki shi yafi ki kashe auren kada yayanki su zo su tozarta su wulaƙanta shi kuma a taimaka addu'a Allah shiryar da shi wato idan ka lura malam maza da yawa suna zalunta mata wallahi zalunci yana yawa kuma irin wannan ɗabi'u ni nakan yi mamakin mutum ya zo yana aikata wasu abubuwa baya tunanin kabarinsa baya tunanin mutuwarsa gabaɗaya namiji kai ka zo ka auri mata guda biyu ba ka da ƙarfin da za ka yi adalci ka auri mata guda biyu ba ka da imanin da za ka daidaita tsakaninsu ka auri mata guda biyu ba ka da kunya ka ɗauki haƙƙin wata ka danna ka ba wa wata ka auri mata biyu ba ka da tausayi ka mai da hankali akan wacce kuma ka wulaƙanta ta ka tozarta ta la tamilu kullal mail fa tadruha kan mu'allaqa Allah ya ce kada ku karkata dukkan karkata ku bar wata kamar arate dan wannan kaga ya batta kan mu'allaqa kamar arate kuma yanzu haka ba mamaki tana da yaya to matsala kuma ta zo ta bar gidan shi ma ta shiga tashi hankali da damuwa Allah ku fitar muku da hakkin ku Allah ku fitar daga wannan sai wannan wancan yana dukan matarsa wancan yana zagin matarsa wancan kuma yunwa yake barinta da shi wancan baya mata sura wannan kuma yana nuna bambanci ya tare ga wata ya tozarta wata duk namijin da ya san bai da adalci kar ya yadda ya aure duk wanda ya san bai zai iya adalci ba kar ya yadda ya aure kada ka bari auren da zaka yi ya zama sababin shiganka jahannama Allah ya kare mu na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa ita malamin makaranta ce to akwai aiki da suke na karba kudin makaranta
na'am
lokacin da ake biya to idan sun gama karba za su kai wa shugaban makaranta to daga baya yana dan yi musu ihsani wai sai aka ce mata wannan kudin da ake bata haram ne tunda gwamnati tana biyan su to ita kuma bata sani ba tace gashi ma har an mata transfer ta ba wannan makaranta shine take tambaya za ta biya wannan kudaden da ya dinga bata na ihsanin ne ko kuwa
to gaskiya ne a duk makarantar da aka sa muku albashi ana biyan ku kuma aka dora mu karbu kudin makaranta, in dai ba an halatta wa shi shugaban ne ba, wataƙila ko hukumar makarantar ce ta sahale masa, ko ita hukumar makarantar ne ta yi masa ihsani bayan albashin da ake biyansa kuma ta dan kyauta ta masa, shi kuma ya zo ya dan tsakuro na abu ya baki, wannan ba haram ba ne. An fahimci abin da nake nufi? Ba dole din ana yin albashi sai a ce ba za a maka ihsani ba. Yanzu zai iya yiwuwa akwai ma'aikata ana biyan ka albashi kuma aka samu koni harka ta kudi, aka je aka samu wasu kudi, shugaban gurin ya dauki kudin ya baku, watakila yana da dama a kujerarsa a ofis din sai ta sarrafe da wannan kudi, watakila a an sahale masa wani percentage a ciki ko bai gaya muku ba ma'aikata, sai ya dauka ya dan muku yayyafi ya taimaka muku, wannan ba haram ba ne. Kuma mutane su daina tsanantawa akan abin da ba su da tabbaci akan haramcinsa, da haka albashinku daban, wannan abin insani kuma da ya dauka ba ku daban. Amma yayin da kika tabbatar ko yayin da ka tabbatar shugaban makarantar nan yana daukan ba ni sunan shi yana daukan kudin makaranta ne a haramtacciyar hanya ya ci kuma ya ciyar da ku, to wannan haramun ne ke karba ko haramun ne ka karba, da haka abin da za a sanar da ita idan ta tabbatar wannan kudi bayi da haƙƙi a kansu, ta tabbatar wannan shugaban makaranta ba hukumar makaranta ne ko mai makaranta ya masa ihsani bayan dan kudin da ya karba wajen dalibai ba, in ta tabbatar ba haka bane satan kudin yayi zalunci ne ya dauka ba, to bai karamata ya dauka ya bata ba ta karba. Amma in ba tabbatar ba kudin da yake ci halal ne kuma ki daina ba sai kin bincika ba, kawai shikenan ya riga ya wuce tunda baki da tabbas akai, wala ta tajassasu, ba sai kin je kin ta binciko wa kin kwakwalo ba, la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum, Allah ganar da mu, wallahu alam.
Ana fata da alkari wannan yake cewa mahaifinsa ne ya kawo masa yar yayansa ya aura sai ya nuna baya so, shi yaron wanda ya rubuto tambayar da yake cewa yar aminin baban nasa yake so, to sai aka shawo kan baban yace tunda yaki abinda yake so to ba zai auri wannan yar abokin nasa ba, yace ya daina kula ta kuma kar ya yadda ya fada wa yar cewa baban ne ya hana, saboda wai kar ya bata zumunci da aminin sa. Sannan yace shi da aure bai san ma lokacin ba, saboda wai bai ji maganar baban ba, kuma yaron yace tana son shi sosai, idan ya fada mata ma za ta shiga wani hali, yace kuma yarinya tana ma da ciwon zuciya, shine yace mallam yanzu ya ba
ka rabu dai da mangana wannan ciwon zuciya yawan samari, wallahi mallam sun tambaya idan wannan ko bujawa ko sirhi sai su lika ƙaryar ciwon zuciya, haka wata sai mun tambaya duk ta rikice kaza kaza, kuma ni yanzu zuciya ta ma ciwo nake ni ciya ba sai kin yi ƙarya ba, yawa ai yanzu wai ka san me ai ana so ne mu tausaya saboda ciwon zuciyar nan a halatta masa wancan abu, wallahi wallam to mu dauka tana ciwon zuciyar mallam, Allah ya yi mata
amin.
Yanzu shi mai ciwon zuciya zai je a aura kenan,
to ba gaskiya ne
eh
bin dubawa ne
yanzu saurayi ya san yarinya tana ciwon zuciya ciwon mutuwa, duk ciwo ma mutuwa ne alhamdulillah, amma yana sanin tana ciwon zuciya zai je makale mata ya neme ta, an yi wannan maganar bacin karo a ciki
ne da safin za a gano za a faɗa mai wannan illa.
To ala'i halle kamar yadda na faɗa mun sha faɗa wannan majalisi mai albarka, abin da iyaye suke da shi na haƙi akan auren ƴaƴansu shawara su ba su shawara, in dai ba yaro ma kace ne ko wawa bai da wayo ba, to shine ake mai ijbar, ake masa tilas a ce auri wance ko kuma ya auri wani ta auri wani wanda bai mallaki hankalinsa ba ko kuma baya iya tasarrufi da kwakwalwarsa, amma duk wanda yake lafiyayye ne to yana da dama ya zabi matar da yake so, Qur'ani ya ce ku zabi matar da kuke so, fanki ku ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu, to kun ga Allah ya ba mutum zabi, kuma mutum zai iya zuwa ya nemi mace aura ko uban sai yana raye ko baya raye, koda kuwa watakila mahaifinsa ga wanda yake so masa ya aura, zai iya yiwa mahaifinka ya maka zaɓin da kai kuma bai maka ba. Idan kaga za ka iya daurewa ka bi zaɓin mahaifinka, to kai wannan ci ya fi kyau. Idan kuma kaga in ka auri wannan matar, ka auri wannan yarinya zaɓin mahaifin naka, ba za ka mata adalci ba don ba ka santa, to wanda ka yi haƙuri ka aure ta, ka ba mahaifinka haƙuri. So za ka wannan yaron ya yi ƙoƙari ya ba mahaifinsa haƙuri, ya sa a ba mahaifinsa haƙuri, ya je ya nemi wacce yake so ya aure ta. Kuma yanzu shi abin da mahaifinsa ya sa shi, ai kaga kamar ya sa shi ya ƙarya ne, ai shi ya hana, kuma ya ce kar ya ce shi ya hana. To kaga wannan ai ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a da'a ga wani abun halitta kowai wajen sabawa Allah. To amsar ita ce, idan zai iya daurewa ya auri wadda mahaifinsa ya zaba masa ya je ya bi mahaifinsa, kuma zai samu lada ya haƙuri, amma kai mata adalci ko da ko ba son ta yake ba. Abu na biyu, idan ya tabbatar cewa baya son yarinyar nan har da Allah baya son ta, duk da ko zaɓin mahaifinsa ne, daman ba dole ba ne abinda mahaifinka yake so dole sai ka so shi ko zai siya maka. Yanzu mahaifinka zai iya ganin yarinya ta yi masa gangariya ishi a wajensa, kai kuma ka ganta ka ga mummuna ce ba ta yi ma ba, ko kuma kana da wasu ka'idojinka duk namiji da kake ganin zai auri mace akwai abinda yake kula da su, to ba lallai kuma mahaifinka ya san zuciyarka ba ya maka zaɓin da ya dace da zuciyarka ba. Haka idan ka ga ba ka son ta, to ka sa a gaya abokanansa, ko ka gaya abokanansa, ko ka gaya mahaifiyarsa, ko kai ka je ka gaya mai tare da girmamawa da mutunta a cewa baba wannan yarinyar gaskiya hankali na bai kwanta da ita ba, na yi addu'a ban samu nutsuwa ba, ina neman izininka da albarkarka ka taimaka min ka bar ni in auri wadda nake so. Haka ka daure a kar ka auri wadda ce baka so don kar ka je ka bada halaka. Ita kuma wacce kake so, tunda mahaifinka baya so ka aure ta, sai ka haƙura ka je ka nemo wata daban tunda wannan gidan ne baya so. In kuma kana da wata dabarar da kai ka sa yarinyar ta sa ubanta, tunda aminin mahaifinka ne, shi uban ya je ya matsanta wa mahaifinka ya ce ya baka ita, ya matsanta masa kuma ya sa auren, ko kuma ka je a ɓoye ka samu shi abokin mahaifin naka idan babu wata matsala, ka ce ya taimake ka yau babanka magana aura maka. In ka faso ta ta sama, in tsohon naka ya riga ya gane cewa uban yarinyar aminin nasu ya riga ya sani, har ka zo ka masa magana don shi ma mai baka aure ne, ayi mai nema maka aure ne, watakila sai ya barka kai auren. Kar kai ta zama haka ba kai aure ba, ka je kai shefi. Wannan hali da samari matasa suke ciki, mutum ya kai munzalin aure ya girma amma a hana shi ya zaɓi abin da yake so, wallahi ba daidai ba ne abin da iyaye suke yi. Ana hana yaro a takura yaro idan ya zo da abin da zai cutar da shi, ana hana yaro ya auri yarinya idan ya zo ya shiga gidan da ke babu tarbiyya ba addini, ana hana yaro ya aure idan ya rikito aure bai cancanta ya aure ba, amma yaro ya zo ya zaɓi yarinyar da yake so mai addini mai tarbiyya wanda hankalinsa ya kwanta, kuma a ce bai zai aure ta ba sai a je a tilasta masa ya auri wata, wannan ba daidai ba ne. Sai dai idan an hango masa wata illa da za ta iya samun sa, wannan za a iya masa tilas ma don saboda lura da illar da za ta iya samun sa, wata kila wawa ne wata kila bai da wayo, to sai a mai tilas. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta kasance ba ta jin magana sosai, tana yawon dare, tana abubuwa da yawa, to amma akwai wani bidiyo na malam da ta kalla wanda ya magana akan mutuwa, to ta ce dai wallahi ta tuba yanzu ba ta jin daɗin komai. Shine take tambayan malam wai ko Allah zai karɓi tubanta, sannan kuma tana neman addu'a ko bacci wai ba ta iya yi.
To Allah ubangiji ya yi mata wannan alamu, yana nuna kattabar tawbata nasuha, ta yi tuba tuba mai kyau. Yar uwa ne muke albishir, irin wannan tuban da kika yi shine tuban da Allah yake so. Ki shiga damuwa, ki shiga firgici, wannan rashin baccin kin tsoron Allah ne da tsoron gamuwar ki da Allah, kin san barnar da kika yada. Amma Allah muke albishir da fadin Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wanda ya tuba ya imani ya aikata aiki mai kyau, wannan Allah yana canja munanan ayyukan su ya mai da su kyawawa, lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai. Dan haka babu komai, ki ci gaba da ibada, ki ci gaba da istighfari, karki daina, ki ci gaba da yin azumi na nafila, inda hali ki ta sadaka, ki ta kuka kina gaya wa Allah cikin sujjada, Allah kin tuba yayi miki. Kuma alamu yana nuna kamar bata yi aure ba, fatan mu Allah ba ta mijin aure, kuma ki daina fada, ya isa haka, ya isa haka, ba sai kin ta maimaitawa ba. Kuma wannan kaga da'awa ta mata amfani, amfanin a rinka bibiyan abubuwa na karatu kenan da sauraron wazuka daga bakin malamai daban-daban, to wani sai Allah ya tarfa garin sa nono sai musulunta, ko kuma ya gane kuskuren da ke gyara. To kaga wannan sauraron karatu da bibiyan wazuka ya mata amfani. Muna miki addu'a kuma muna roƙon Allah, Allah ya yi miki damuwa, Allah ya baki mafita. Bali fi za ka iya karɓan wayarta, in ta kira sai ta dada kirawa, ta kira ka sai ka damu da ita, sai a dada kwantar mata da hankali insha Allah ta'ala. Kuma ka samu wani miji ma cikin maza masu neman auren, ka hada ta da shi, ta yi ka tuba tuba mai kyau insha Allah. Allah ya taimaka,
Allah ya sa ka da alkhairi. Wannan take cewa tana da miji wanda yake kula-kulan ƴan mata da yaudara. To sai ta ce kuma akwai wata ƙawarta da mijinta yake ba ta rubutu, yake ba da rubutu wai na hana zina. Rubutun ana yin sa ne wai kwana bakwai, yadda ake amfani da shi mace za ta yi tsarki da shi. Ɗaya kuma sai a saka mijin a abinci, biyu kenan, saura biyar. So na ukun kuma kullum mace za ta dafa nama a tsoka uku da ruwan rubutun kullum. To ita dai gaskiya tun da aka faɗa mata hankalinta bai kwanta ba, saboda tana tsoron saba wa Allah, amma dai kuma tana fajin takaicin mijinta wannan zinar da yake. To shine take tambaya halaccin amfani da irin wannan.
Na farko dai wannan abun bokanci ne, haramun ne, bokanci ne, haramun ne, karki kuskura ki. Yar uwar ki ma da take ki mata addu'a, Allah sa ta tuba ta daina, kuma ba ta haka ake sa miji ya daina zina ba. Abu na biyu, idan bai san kin sani ba, ki sanar da shi cewa kin san yana zina, ki ba shi hujjoji da dalilai, ki gaya mai ji tsoron Allah. Idan yana da manyan ƴaƴa, a sa su rubuta mai takarda tare da girmamawa da nasiha, su tura mai, wataƙila zai ji kunya cewa ƴaƴansa sun gane yana zina. A samu iyayensa, a samu malamansa, a samu ƴan uwa ya masa nasiha ya daina. Sannan ke ma a karan kanki, idan kin san ba kya kula da jikinki, ba kya yi masa abin da ya kamata, ki masa nan sha'awa da zai amfana da ke, ba su ya nemi mata waje ba, to ke ma ki ji tsoron Allah ki gyara. Karki yadda ki wannan ba daidai ba ne, ba shari'a ba ne, banda ku ta bugawa da shi, ki hana shi zinan, ki alwashi da ikon Allah sai kin hana shi zina. Idan kuma bai daina ba gaba ɗaya, kin ga da yadda za ki yi, to ki nemi sauƙi miki, ki rabu da shi. Dan ni ba na ba ki shawara, ki ci gaba da zama a ƙarƙashin mazinaci, Allah shirya da shi, Allah ganar da shi. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa yarinya ce aka mata aure, to shekara shida da auren, sun shekara biyu da mijin, sai tafiya ta kama shi Algeria, sai ya haɗa ta da ƙanin mahaifin shi, sai ya bata a hannun shi yayi tafiyar shi, ta nan yake turo saƙo na kuɗi da sauransu. To a gidan ƙanin mahaifin nashi take kwana, to yan saura yanzu zai dawo dai mijin, to wai sai a yadda suka faɗa, wai sai kaddara ta faɗa, shi wannan ƙanin mahaifin nashi ya mata ciki, yawa matar ɗansa kenan, za a ce matar ɗansa ya mata ciki, yanzu gashi ciki ya girma. Sun ce wai, amma wai ba a hankalinta ba, an shaide ta ita mutuniyar kirki ce da sauransu. Shi ne yanzu suke so malam ya ba da shawara ya za a
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Allah sauki, Allah sauki. To yana daga cikin kurakuran da mutane suke, mun sha faɗa a karatu ba za mu daina maimaitawa ba, ku daina tafiya kuna barin matanku a hannun wasu. Ka tafi ka bar matarka a hannun wani namiji da baka da tabbaci da garanci a kansa, wanda kuma yau wannan yana da wahala, to wanda ka haɗa ta, ka haɗa ta a hannun mata, ko uwarka, tsohuwarka, ko yayarka, ko wata 'yar uwarka. Kuma idan da hali duk inda mutum za shi ya tafi da matarsa a wannan zamani, akwai haɗari. Jama'a, ina shaida muku, akwai haɗari, ba ƙaramin haɗari ba, mutum ya tsallake ya tafi ya bar matarsa shekara da shekaru, yana wata ƙasa akwai haɗari, komai yana iya faruwa. Yanzu wannan dai ku duba iya aminci, ƙanin mahaifinsa ya bar wa matarsa, ƙanin mahaifin ya zo yake lalata da matar. Kuma injiniya kar kai mamaki, yau da gobe ne ya zo ya nema, ya nema bata yadda ba, ya nema bata yadda ba, ta buƙaci namiji, mijinta baya nan. Hauka da gajeren tunani irin na ya mace za ta dauka bari ta je ta ba ta tsammanin za ta iya daukan ciki. Yanzu ka duba rashin mutunci da rashin arziki da cin amana, ƙarshe kenan wannan. Wannan uba ya zo yawa matar ɗansa ciki, to wannan dai wanda za ta faru ta riga ta faru, barna kun riga kun yi ta. Kuma duk da aka ce wai ba a cikin wai ba halinta bane, ko me ta son ta je ta yi balagaggiya ce, ya kamata lokacin da ya zo ya mata ko zai mata ta kiyarta, ko ya zo yana nuna yana neman ta yi ta sanar da gaba, ko ta gaya mai gidanta. Kuma ba faɗe mata ba, tana sane da aka sunanta mazinaciya, sunansa mazinaci, ciki ya girma, kuma sai dai a bar ciki, ba inda za a je da ciki, ba wani magana zubar da ciki, kar ku kuskura ku zubar da shi don bai da wani laifi. Cikin bai da laifi, shi kan kawo shi aka yi. Ya rage gare ku yanzu, idan kun ji idan mai gidan naki ya dawo kika nuna masa tumbin, in ya tambaya sai ki gaya mai tumbin babbanka ne, in ya so sai a ɗauki yaro ku tafi wajen alƙali, sai alƙali ya je ya ce kuma ɗana waye ne, a san yadda za a yi. Allah shirye ku, Allah yaye muku, Allah ya sa waɗanda suke tafiya su bar matansu su tafi wasu ƙasashe su ji wannan fatawar, su ji wannan abin da ke faruwa. Ka tafi ka bar matarka kana cin mai kyau, kana shan mai kyau, ita ma kana turo mata kuma ba miji, kuma matar aure, ka je ka haɗa ta da ko ƙaninka ko wani yayanka, wani ma lalace abokinsa bai ke haɗa ta da shi, aboki ya zo ita hira da ita. Matan wannan zamani masu ƙarancin imani sai wanda Allah ya zaba. Allah ya sauyi dai, ki dai ki ta tuba. Dan yanzu kaga ba ma maganar tuba fa take ba, ita magana ma ya za a yi da wannan dan. Ciki ya girma, kar fa a yadda a zubar da ciki, kar a zubar da shi, a bar shi shi ya zo ya girbi abin da yayi, ya tafi ya bar matarsa. Shi kuma baffan nasa ya zo ya bayani a gaban alƙali. Allah ya sauyi,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa matarsa ta masa laifi ya haƙura, amma abin na damunsa wai har baya sha'abarta. Wani lokacin ma idan suna tare sai ya ji ransa yana ɓaci, ya nemi ya rabu da ita, ya yi mata bayanin baya jin daɗin neman ta a shimfiɗa, sai ta ce masa da ya sake ta, ita kawai za ta iya zama a haka. Yanzu ma dai haka ya ce aure yake nema, yana so ya ƙara aure. To shine yake tambaya, ba damuwa idan ya ci gaba da zama da ita a hakan ba mu'amala aure, bai kaura, shine yake tambaya me hukuncin haka.
Matukar matarka ce ita sunna, kuma tana da bukata, akwai laifi mana, baka bata bukatar ta ba, kana tara kanka ba shi ne a wajen Allah. Sai dai kuma idan hakkinta ne ta sarira, amma wannan sarirun ba na ra'ayi ba ne, na dole ne.
Ita
ba ta so ya sake ta, don haka ta haƙura. Ta haƙuran ai ba haƙura ne fi sabilillahi ba, na dole ne. Kuma yanzu wannan kai baka jin haɗarin da zai biyo baya, idan baya biya mata buƙatar ta auratayya, ta zauna a ƙarƙashin aurensa, idan ta je tana alaƙa da wani fa zai je zarge ta ne,
inda ba
tsufa ba ce. Akwai haɗari, wannan zaman auren akwai haɗari a ciki. Na farko dai bai halatta ya ajiye ta, tana matsayin matarsa kuma baya biya mata buƙatar ta na aure ba, haram ya shiga hakinta. Na biyu ita ma bai halatta ta zauna, tana cikin tsananin buƙata da sha'awa don gudun kar a sake ta, ta sariyar da hakkinta na saduwa ba, saboda shedan zai iya yaudara ta je ta yi da ƙaninsa ko da ubansa, matan da yanzu gashi ana yi da iyaye ko da wani. Kawai ki haƙuri ku rabu, Allah ya baki wani miji. Idan kuma babu yanda za ki, to ki bar shi ya je aurensa, ki ci gaba da addu'a, wataƙila bayan ya yi auren kuma Allah zai jiyo miki da tunanin sa ya dawo kanki. Amma ka san wani abu guda, wato ka lura da wani abu guda, duk lokacin da mutum ya ce matarsa ta masa wani laifi ta fita a ransa gaba daya, har baya sha'awar yin alakar aure da ita, to ba mamaki wata barnata zai ta yi ba karama ba. Ai kaga yanzu a fitowar bata fada ba,
bai fada ba
ya saka ya mata ne, ba mamaki Allah kiyaye ya same ta ne da wani namiji, tana neman wani namiji ko wani yana neman ta. To namiji mai kishi tsakani da Allah, duk namijin da yake da kishi ya tarar da matarsa tana alaka da wani kuma alaka ta saduwa, da zai taba sha'awarta ba, dan da yazo wannan abin zai tuno kawai, zai tuno cin amana da ta yi masa. To shi ma anan magana ta Allah, idan mun yi adalci a cikin maganar mu, shi ma ya kamata mu duba abin da aka masa. Wataƙila yayi ya sa ta a zuciyar ya gagara, wataƙila mutum ne mai addini mutamassiki kuma ya ga yafe din bai da wataƙila ƙarfin imanin da zai iya yafewa, ka ga mata ka tana zina da wani, ka yafe mata ka zo ku ci gaba da alaka da ita cikin fada daya, yana gan bai zai iya yi ba, to shi ma yana da uzuri. Da kai wannan gwanda ka sake ta kawai ka sallame ta, Allah ya bata wani mijin, Allah sa ta yi tuba tuban kwarai, ni dai a fahimta ta kenan. Allah ganar da mu. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake ce take cewa tana tare, tana gidan auren ta, to idan ta samu hali tana taimakawa iyayensu, iyayenta da suna raya ƙasar waje take da ita da ƙaninta haka, to shi mahaifin wai ya fi so duk abin da za su bayar a bashi shi kaɗai, ka a bawa ka mahaifiyar, kuma ta ce wannan mahaifiyar ta su ita ta yi ɗawainiya da su tun suna yara, sai ya kira su bai ta faɗa in sun mata aiki, ta ce yanzu haka baya mata magana saboda ta turo wa maman kuɗi, ta ce ita gaskiya har ga Allah in za ta ba da kyauta in za ta ba shi 50,000 mamar ta fa 100,000 ma take ba ta, ko ma fin haka. To shi ne take tambaya yanzu fushin ya za ta yi dai baban da ya an samu matsala.
To na farko dai abinda babanku ya yi ba daidai ba ne, san zuciya ne, ra'ayi ne, kuma bai kamata a yi masa da'a da biyayya akan wannan san zuciyan da wannan ra'ayi ba. Ba ubanda yake da hakkin ya hana ɗa ya taimaki uwarsa, babu shari'ar da ta bashi dama ya hana ku ku taimaki uwarku, balma a shari'a uwar ita ta fi hakki akan ku sama da shi, saboda ka anan kar a masa da'a, ku taimaka masa, ku taimaka uwar, idan kuma kun san in kun ba da hakkin uwar zai bata to sai ku ba shi rinka bata. To amma mutumin da in an bayar din ma yana fada kana tsammani idan an bayar zai bata, ba lalle ba, yana da kishi ne, akwai maza masu irin wannan kishin kuma na banza ne mara amfani ne, dan haka ku ci gaba da taimakon mahaifiyarku, ku ci gaba da kyautata mata, kuma da kike bata sama da abin da kike bawa ubanku wannan kyauta ce, ai kyauta ce yanda kika ga dama ne, ba laifi ba ne, ba shari'a ba ne, dan mutum ya fifita uwarsa wajen ba da kyauta, uwa ya bata 100 ya ba uba 50 ba laifi ba ne, tunda ba na dole ba ne, kyautatawa ce, da na dole ne za mu ce uban ya fi cancanta a bashi mai yawa, dan shi ne yake biyan kuɗin haya, shi yake biyan kuɗin cefane, shi yake biyan kuɗin a wannan, kuma kuɗin da kika bashi ma yana zuwa ya kashe uwar taki. To amma tunda kyautatawa ne, kina da ƴanci kyauta uwarki sama da yadda kika yi wa baba, saboda man ahaqqu nasi bi husni sahabati qala ummuka قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم اباك من حديث ني بخاري ده مسلم يرويته واي في cancanta abi kyautatawa annabi yace mai fiyarka in fi kyautatawa in fi kaga ba laifi ka bashi 50 ka bata 100 ko wata ran ma ka aika kuma ta ci ba ka aika masa ba laifi bane sewa sai uwa sewa sai uwa sewa sau uku annabi yace uwa sai ce sewa mai tambaya sai annabi sannan babanka sai an ba uwa so uku ma sannan ai ba baba da haka nan ma ba laifi aka yi ba To amma shawara ana ita ce su din me yasa dole idan za su bayar sai sun bayar da uban ya san an bayar. Idan uwar in an bata tana fada yara sun bata ta daina fada uban. Idan kuma suna turowa ta wata hanya ne da uban yake ganewa ku canja hanyar ba da taimakon. In a Najeriya take kusa ta buɗe ofe. Karace kuma na yi kyalle ko? To ta buɗe ofe ko wani point ko wace ce? Ko Fanpe ko? Ko UBA ko GT bank ko mai amai daidai karace ne na ofe ne. Ko jai a namu na musulunci ko taji ba ko ba haka ba ne ko alta ne ce. A sa ta buɗe banki ku rinka tura mata kuɗinta a wayar ta ɓirin ta ga saƙonta. In ta ji alat ɗin tana kusa da shi ta kife wayar. Shikenan ina ganin akwai yanda za su iya gyara ta bada dole su
ma mai gyaran gida aka ga tana yi uwar
to wannan bai zai boye ba wannan bai zai boye ba mana kudi aka ba tana gyaran gida
su kuma gidansa ne fa gidansa amma shi duk da haka bai bai
to amma yanzu injiniya magana ta Allah wannan su ma sun kyauta yaya uba da gidansa za a ba wa uwa a ce ta gyaran gida
ita take based on wannan conveniences
a'a
kudi ta dan samu da yawa take musu gyaran gida
eh okay ba wai
okay ba wai kudin gyaran gidan aka bata ba ita ta gani ta ga ya kamata
to sai ku ce ta daina gyara gidan
ta
daina gyara gidan
ya daina mata magana
a'a cikin hakuri ki cigaba da ba baban ki hakuri amma ki cigaba da taimakon uwar ki eh
ta ce in zai ce a turo kudin kawai sai ya buga waya ya ce a turo kudi
Allah
Allah
eh to Allah ya uba ne ai an tawo malukali abik
ba wani ya ake ta samu ta
a'a wannan kuma dai idan yana da karamci zai in babu karamci kuma karki daina tura uban ki taimako ki cigaba da washi amma ko uwar ki ma ki bata amma ni shawara ta da a rinka tura kudin yana sani har yazo ya tada hankali da fitina kar yazo ya sallame uwar ma gaba daya fa
ita take kula da ita ba
to so a daina gaya masa an ga an bata a san da ba da za a boye wallahi alam nam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana neman auren wata yarinya suna zaman lafiya har ma an saka musu rana kai kwatsam sai kanwar mahaifin yarinyar kanwar wata kanwar mahaifiyarsu kanwar mahaifinsu wai sai ta ce wai ta yi bincike wai taurarin su ba su zo daya ba saboda haka yarinyar nan ta rabu da shi abin ya dame shi ta ce ya ce ya dame shi ya dami yarinyar ya ce sakamakon iyayen yarinyar ba sa tare shi yana ganin wai ita tana ganin kamar gata take wa yarinyar shi ne yake tambaya gaskiya ne wai don Allah wai wannan duban da ake na ma'aurata gaskiya ne wannan abun
ƙarya ne wannan duban ma'aurata tsafi dai ƙarya ne bokanci ne na banza mara amfani kar ai aiki da shi wallahi ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma shuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san gaibu cikin samai ko kasai in ba Allah ba ba wani wanda zai je duba na bai ce wai taurarin ku ba su daidai ban ku biya su ma kuma kun zama banzaye ku ci gaba da mu'amalar ku ku je ku yi auren ku ba abin da zai faru sai alheri ku ci gaba wallahi alam na'am
kuna saka da alheri wannan yake cewa wai menene sahihancin neman dafa'i wai sannan kuma aljanu wai suna iya hawa kan mutum su ba da magani har a yi magana da su sannan su nemi na sadaka wajen magance matsalan shi ne yake tambaya menene
neman dafa'i da irin abin da Hausawa suke faɗa shine neman kariya ta hanyoyi na shirka ta hanyoyi na bid'a ta hanyoyi wannan haram ne haramun ne amma in muka fassara dafa'i daga difa kariya mutum ya rinka karanta addu'o'i ya nemi dafa'i da addu'o'in alqur'ani ya nemi dafa'i da addu'o'in annabi Muhammad na sunna ya nemi dafa'i da azkar da addu'o'i ingantattu da malamai suka karanta wannan ya halatta amma neman dafa'i da shaye-shaye da makale-makale da ratare-ratare da bin bokaye da waye duk wannan haramun ne bai halatta ba abu na biyu aljani yana iya shiga jikin mutum ya yi magana to amma zai iya bayar da wani abu da sunan magani a ba zai bayar ba in an biye shi an ɗauki ƙarya don annabi ya gaya mana a cikin maganganunsu guda 99 da ƙarya ne to wanda yace annabi yace makaryaci ne, to ya za a dauke zancen sa, da haka ba za a karbi wani magani da aljani ya bayar ba. Kuma abu na uku, duk sadakar da aljani ya nema aka bashi, malaman tauhidi sun yi bayani cewa yana cikin shirka, yana cikin haram daukan wani abu a bawa aljani. Wannan in ana so ai sadaka a samu lada, aje a samu wani masaki, wani mabukaci, aje a bashi, Allah zai ba da lada. Amma duk wanda ba wannan ba, haramun ne, Allah gane da mu, wallahi alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa ta auri wani bayan Allah, to amma wai akwai wata yarinyar sa yasa yar shekara 7 wacce sun rabu da mahaifiyar, to wai dan da ta zo gidan fa baban nan wai da ita yake kwana a dakin auren sa yake kwana da yarinyar, baya iya rabuwa da yarinyar, dole sai ya kawo ta. To ita kuma har ranta yake baci ma take tashi ta fita ta bin musu dakin, shine take tambaya a shekara nawa ne ya kamata a raba shimfiɗa da yaro, hakan da ake an yi daidai
waɗannan shekaru 7 ai yaro ya fara wayan da za a iya raba shimfiɗa da shi. Shekara 7 ya shiga primary ko nursery ko yawa, to gaskiya inda ya fara dan wayo yana gane irin abu, to nan haramun ne a kwanta da shi, musamman kwanciya ta auratayya. Dan haka a yi masa bayani in bai sani ba, a ce bai halatta ya ci gaba da kwana da yarinyar nan ba gaskiya, kuma ya mace zai kwanta da ita shimfiɗa guri guda, ai babu akwai jin nauyi ma bai kamata ba, ina laifi a sama mata daki, me zai same ta, me zai cinye ta, wannan ba daidai bane. Wasu mazan suna aikata kuskure ba tare suna tuntuɓar malamai ba, kuma dama hanyar da ni ma zan gaya miki kin yi, na farko ki masa bayani ki ce mai bai halatta ba ya kiyaye, saboda yarinyar ta yi wayo za ta iya gane me ake yi, to bai halatta ku bayyana tsarancin ku ga wani yana gani ba. Abu na biyu, idan bai yi ba a masa nasiha, a masa waji. Abu na uku, babu wani damuwa, duk ranar da yarinyar ta zo kika gama masa hidima ki ce masa saumukan lafiya, ki je ki kwana a ɗakin ki, ki rabu da shi, in yayi magana ki ce a ka zo ɗaki na, idan ya sake magana ki ce a ka ɗauke yarinyar nan, baran iya zuwa ne mu'amala aure da kai da wannan yarinya a ɗakin ba, ki hana, wallahu ta'ala alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana cikin tashin hankali da damuwa akan zanabin da ya aikata, ya ce shekarar shi 28 ya ce ya aikata zanabi san adadi ba, sannan ya aikata istimna idan shekara 6 yana yi. Babban tashin hankalin sa ya ce ma ya biya kuɗi an zubar da ciki, ya yi wa wata ciki an biya kuɗin, ya biya kuɗi an zubar mata da ciki, ya ce bai ma san makomar wanda ya zubar da cikin ba, ya ce yana tsoron haduwarsa da Allah, ya ce dan Allah a taya su da addu'a, sannan a masa nasiha a ƙara jin hankali masu irin wannan mummunan ɗabi'a.
Allah ya yi masa, Allah ya yafe masa, tunda ya tuba ya faɗa shekara 26 in ji ne mutum wannan abu,
shekara 28 ya yi
zanaba, yanzu ma nan zai yi, yanzu dan shekara 28 ya samu wannan damar,
wala wala sai ya to ai
28 ba, ba fa 28 ba, 28 Allah sauki, Allah ya yi masa. Amma da ya tuba sai mu masa addu'a Allah ya karbi tuban sa, kuma muna kyauta ma zato tunda dai kai na dama, insha Allah Allah zai karbi tuban ka, sannan kuma sai ka ci gaba da kiyaye, idan yana da abokani ya canja abokan, yawa in yana da abokani ya canja waɗannan abokanai. Menene yace daga ƙarshe, kuma akwai abin da ya faɗa,
ya zubar da ciki,
ya zubar da ciki shine duk laifuffuka dai da ya yi ta zina ne, ya zubar da ciki, zai tuba ya nemi afuwa, Allah ya yafe masa da shi, istimna duk dai kazanta ya yi ta gaba daya, to Allah ya yi masa, sai je ci gaba da tuba, a ci gaba da karatun Qur'ani, ka zauna da mutanen kirki, Allah ya yi maka, Allah shiryar da kai.
Allah saka da alkhairi. Wannan yake cewa a ƙasar waje yake aiki a Turai, wai turawa haka mata suna rungumar sa, to shi kuma yana son ya musu magana, wai ce wani musulmi dan uwansa kenan, sai ke ce mai ai ba komai, su ba musulmai bane, haka dai so su take kasi masa mummunan fahimta, shine yake so malami mai karin bayani.
Na farko dai duk lokacin da zaka tambaye wani abu na addini, ka rinka tambayar malami, ba dan bariki ba, dan uwanka wanda kuka haɗu a yawon bariki ba, ba shine zai baka fatawa addini ba, bai da wani hakki, bai da wani yanci da zai ce da kai wai 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 a wai 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 al'adar su ne, addinin su ne, haka suke yi, a ba ka bane, in ma haka suke shikenan, a yanzu al'adar su ne suna shan giya suna cin naman kare da alade in sun gayyace ka ka je ka ci sai ka ci kuma idan baka ci ba sai a ce a ransu zai baci sun gayyace ka ka ci shikenan sai ka ci dan ka faranta musu wannan magana kuskure ne kuma yanzu ita baturiyar ita ba ta sha'awa kurin baturiya ta zo ta rinka rungume ka wataƙila sha'awar ka take yi tana rungumar ka ba gidaje tana ta rungumar ka a kyauta ba ta biya sadaki ba yanzu za ku yi aure da ita ku yi aure kurin ta musulunta ka aure ta ta je ta rungume ka da sunna amma kar ka kuskura tunda ba ita bane oganda ta dauke ka aiki dan ta munanta ta maka zato me damuwa dan wata ma'aikaciya yar uwar ka ta munanta ma zato to me damuwa tunda kai baka samu karfin da zaka iya mata da'awa ka musuluntar da ita ba to kai sai ka bari ta kafartar da kai babu wani dalili wai dan cewa wai al'ada su ne haka suke shikenan kawai sai mutum ya zo baturiya ta bashi kirjinsa kirjin ta rungume ta rungume sai ta al'ada su haka suke wannan ba daidai bane kuskure ne laifi ne kuma kar kai masa da'a idan ta zo za ta rungume ka ka ce thank you very much I'm very sorry wallahi haka da kana dariya ka ce thank you sai ka ta kai thank you thank you I'm very sorry I'm happy wallahi I'm happy sai ka I'm sorry in ta ƙara zuwa gobe ma ka dade mata ji ma to za ta gane cewa akwai wannan kuma ba laifi kai mata dawa ka ce I'm very sorry my religion did not allow me to do such shikenan Actually, it's not allowed for me Islamically to perform or to behave like that. I think you have your religion, I have my religion. Sun suna da addini, kai ma kana naka addini. Let them respect your religion. Religion, kai ma ka respect din nasu. Kowane religion is under guidance, rules and regulations. Ko ba ka bane ba, da haka za ka je kana yin wani abu ka ce wai al'ada su ne haka suke yi. Wannan ba daidai bane kuskure ne. Ko kuma dokar aikin ne ta ce dole in ta rungume ka ya rungume ta ba dokar aikin ba ne ba yanzu misalin al'adarsu ne ba sa sallah lokacin sallah ya ba sa sallah shikenan sai a ce kar kai sallah dan kar su munanta maka zato a'a na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta mutum ne mai rufin asiri dai da gurgurdo amma wai yana bin bokaye akan ya samu ƙarin arziki kuma ta ce ya kasance mutum mai matuƙar ruwa mutane da yawa suna amsar kuɗin shi to ita ma wai sai ta yi da dabara sai ta samu wani layin waya haka sai take maƙe murya haka take cewa za ta masa aiki sai ke ta tura mata kuɗi ita kuma in ya tura mata kuɗin sai ta yi wa bai ta yi wa yaransu amfani da su ta yi masa sutura da sauransu to yanzu wai abin da yake ɗaga mata hankali ta ta karɓi kuɗin shi aiki bai yi ba sai ya fara tashin dare yana da'a yana hadasu da Allah yana Allah ya isa
ya gane ta ne
bai gane ba
kana wanda ya karbi kudin sannan dai
yawa wanda ya karbi kudin sannan aiki bai ba to shi ne da san ita bace
wato matan nan ma fa akwai ɗan duniya wasu ba Allah kwallaye
sai ya menene matsayin hakan
yau dai gwara da shekara a cikin fata wannan tamu wacce wadda ta dura ma mijinta magani ta masa shegen doka
sai ya kasance yana sanya kuɗi ko ta halin ƙaƙa mijin nan nata to ita ma
wannan ita kuma ta masa AI kenan ta masa AI ta karɓi kuɗin sa na farko ba daidai bane abinda mijin ki yake yi na ruwa na kin dauke muku nauyi kuma yana da wadata ba daidai bane kuskure ne ya kamata inda da yadda za a yi a tunatar da shi a sanar da shi ta hanyar da ta kamata ta dace lalle yana kan laifi abu na biyu haramun ne a shari'a mutum ya hila ya wata dabara ya karbi kudin wani ba ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ba yanzu wannan dabarar kika yi kika maƙe murya ko kika yi dabaru irin naki na mata kuma kika yi ƙarya kin maƙe murya kin yi ƙaryar baki ba ne sannan kuma kin karɓi kuɗinsa za ki yi aiki kuma ba ki ba ƙarya biyu gaskiya kin aikata laifi kuma ya zo yana miki Allah ya sa wataƙila yana cikin jahilci ya ɗauka wannan hanyar ita ce hanyar daidai ɗin ya ba da kuɗin ya kunki hana shi wannan abin sai ke ma kika taimaka wajen dada halakar da shi ya zama ke ma ta suke ne ma kike karɓan kuɗin nasa kuma a gaban ke zo yana addu'a yana Allah ya sa an karɓi kuɗin sa ba ya masa aiki ba saboda so yake yi kuɗi kuma ya gagare yin kuɗin to ki ba shi shawara ki ce mai gida na ina ƙaunar ka ina son ka saboda Allah na ga raunin ka shi yasa na gwada ka, ni ne na maƙe muryata na karɓi kuɗin nan naka, kuma kuɗin nan da na karɓa kaga na yi wa suwani ɗinki, na yi wa kaza, na mana abinci, kai ma ka ci abincin nan. Allah ya san da kake, don Allah ka janye shi kai haƙuri, amma na yi alƙawari ba zan ƙara ba, kai ma kai alƙawari ba za ka sake zuwa ka je ka nemi taimakon wasu su sa kai kai kuɗi ba, kuɗi Allah ne yake, ki masa haka kawai kin fita. Idan ya ce bai yadda ba bai yafe ba, sai ki ce bi ki bashi hankali hankali za ki rinƙa biyan sa, ko cikin kuɗin cefanen sa yana baki sai ki rinƙa rage kina dawo mai da shi. Duk da cewa kashe kuɗin malam, hanyar da ta yi ta kashe kuɗin in ka lura ai ta kashe wa ƴaƴansa ne da gidansa. Wannan hanyar kashe kuɗin ba laifi ba ne a shari'a, sai dai hanyar da ta yi ta karɓi kuɗin shi ne na haram, saboda ta yi yaudara ta ci amana kuma ta yi ƙarya. To ta nemi afuwarsa kurin, ta nemi afuwarsa, don ba mamaki in Allah ya wayace shi kuma Allah ya san ta sace aiki.
Kuma abin da ya firgita ta
ke nan. Lalle ki je ki nemi afuwa.
Ba da yi wannan kiyama lailan ba da ci gaba za ta yi.
Ci gaba za ta yi, Allah ya ke
shi ne. Ita fa ta dage, lalle wasu suna cin kuɗin sa, to ita ma.
Wallahi malam dan dai muna dai ba da fatawa ne da abin nan, amma ita ma fa tana da ɗan ƙanshin gaskiya. Ba goyon bayan ta nake yi ba, amma dai wasu mazan ne ba su da kirki wallahi. Ka je kana kashe kuɗin ka bukaye a banza ka bar matarka ta sunna. Bara ka taimake ta ba, karki ci gaba da yin haka, bai da kyau, ba daidai ba ne. Duk da ya cutar da ke, kina da gaskiyar ki ta hanyar cutar da ke da yayi, bai kamata a goyi bayan sa ba, wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai kin tana yarinya take ganin maman su ba ta girman baban, tana faɗa masa maganganu har sun girma ma dai bai bata canza ba. Take ci gaba da bayani, ta san akwai haƙƙin iyaye akan yara, kuma su ma akwai haƙƙin iyaye. Dai abinda take cewa sau hudu tana samun mijin aure, sai mahaifiyarta ta ce ba za ta auri ko ɗaya daga cikinsu ba.
Ita wa ɗin?
Mahaifiyar yarinya kenan, wanda ta rubuto tambayar.
Ita ne mai ɓata uwar?
Eh, mai ɓata uban. Tana dama ta kasance tana bata girman mahaifinsu, mahaifiyar, laifin uwar take faɗa kenan. So yanzu dai ta ce ba za ta auri duka waɗannan guda huɗun ba. To yanzu ta ce ta ƙara samun wani na biyar kenan, ta ce ba shi da wata illa, yana aiki ne a kamfanin da ita ma yarinya take aiki, tana aikin kamfani ne. To wadda ta ce sai ta kore shi, shi ne ta ce don Allah malam ya bata shawara kuma a taya ta da addu'a ya kamata ta yi.
Na farko ta yi wa uwar addu'a Allah shirya da ita gyara mata halinta, tunda dai ya tabbata duk yanda ɗa yake son uwa ya gane laifin uwarsa. Bata wa ubanku da take tana cin mutuncin babanku, tana tozarta shi, ba daidai ta yi ba, ba shari'a ba ne. Gashi ita ma Allah ya jarrabe ta, za ta zo ta yi wani abun yadda ba za ta mata da'a ba. Abu na biyu shi ne, karki amfani da wannan musguna ubanki da take yi, ke kuma ki ƙi ki bi umarninta mai kyau in ta baki umarni mai kyau. Abu na uku, abun dubawa, abun lura, kin samu miji har sau hudu, yanzu na biyar tana ta hanawa. Ya kamata a gane me take so, me manufarta, wani irin miji take so ki aura, a ji budurwanta. Abu na biyar na ƙarshe, idan dai wannan miji bai da wata illa, kuma mahaifiyarki ta nuna ba a yi sa a aure shi ba, za ta kore shi, ki riƙe shi, ki bi hanyar da za ki bi ki je ki aurenki, ki nemi taimakon ƙannanta ko yayyanta, ki nemi taimakon mijin uban naki. A bawa uban ƙarfi, uban ne naga kamar bai da ƙarfi, inda yadda za ki sa uban, tun da ƙarfin yana hannun ubanki, ki ce wa ubanki ke aure kike so, kuma ga wanda ke so, amma ki ce musu je su bincika, in yana da wata illa a shari'a kin yadda a raba ku, in ko babu to gaskiya ko ba za a hana ki aurensa ba. Ki ɗan yi bore ka ɗan koya yake, tun da ita uwar taki ba akan gaskiya take ba, wataƙila dangi su taimake ki, ita kuma ta gane laifin da ta yi, saboda kar a bata ci gaba da rayuwa akan halaka, don wannan abin da mahaifiyar taki take yi ba daidai ba ne, kuskure ne, halaka ne. Allah ya gane da mu gaba ɗaya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan matar daga ƙasar Germany ce, ta ce tana da yaro ɗan shekara 17, ta ce yana zuwa sallah, yana limanci, har limanci yana yi, ta ce idan ya sauke ma ya faɗi ko me yake so za ta masa, ta ce kawai yanzu kuma yaron nan sai ya rikice wallahi, ya shiga wata aƙida, baya sallah kwata-kwata. Tace ita take hidima da shi, tana kuka matar take bayani, wallahi tace yanzu ta rasa yadda za ta yi, kuma su san ƙasar waje baka isa. Mutum ya ce ba zai addini ba, ba yadda baka isa ka da ke shi ba, baka isa ka mai komai ba. Shine ta bugo tace dan Allah mallam a taya ta da addu'a kuma a bata shawara ya za ta.
To na farko dai muna mata addu'a, Allah ubangiji ya baki nasara akan danki, kuma Allah ya dawo da hankalinsa, Allah ya sa ba rabon wutar jahannama bane. Dan duk wanda ya daina sallah kam to alamar dan wuta ne, lalle akwai hadari danki baya sallah ko ke baki sallah ko baya sallah. Wannan kenan, ki ci gaba da yi masa addu'a a matsayin ki na uwa, shawara kenan. Kuma ki ci gaba da umartansa, ki ce ya sallah ko da dokar kasan ku ta hana. Lalle ki nuna masa damuwarki akan kin sallar da yake, dan ki nuna masa lalle idan fa ya ci gaba da rayuwa haka to zai shiga wuta. Iya abin da zaki yi masa kenan. Idan ya fandare yake, karki daina masa addu'a, ki ci gaba da yi masa addu'a matukar yana nisan kwana, watakila ya dawo ko ya bar kasar, watakila ya kama ibadar. Karki masa mummunan addu'a, ki ci gaba da yi masa kyakkyawar addu'a, amma ki cire abin a ranki, ki cire a ranki. Kuma magana ta gaskiya shi min ke ma kina da laifi, uban sama yana da laifi. Wato abin da yake faruwa shine rayuwa irin waɗannan kasashe na Turai, kasashe ne suke ba wa yara yanci sama da iyayensu. Duk wanda yake rayuwa yau a ƙasar Turai yana iya sarrafa ɗansa ne a ɓoye in ɗan bai kai shekara 18 ba. Duk yaron da ya kai shekara 18 uba bai isa ya tsawata masa ba, zai iya kira mai ɗan sanda, ɗan sanda su kama shi, uba bai isa ya ce mai ga abin da zai yi ba. Wannan shine dokar ƙasashen Turai. Kuma wannan yana nuna illar mutum ya zo ya tara ‘ya’ya a irin waɗannan ƙasashe ba tare da ya ba su kyakkyawan extensive care akan harkar addini ba. Wallahi muna da labarin da yawa yaran da suka ridda, ko wannan satin an gaya ma akwai yarinyar da ridda ta yi, tana girma ta fita da bar gidan uban budurwa, ta koma tana kwana da turawa, kuma uwar bata isa ta yi magana ba, uban bai isa yi magana ba, saboda in yaro kai shekara 18 yana da full right, yana da yanci, yana da choice, yana da zaɓen abin da ya ga dama. To ko yana ƙarami ne ma, in ka ɓata wa yaro yana iya danna waya, in ya kira 'yan sanda za a iya cin mutuncinka akan abin da kai wa yaronka, ko ma a ƙwace shi. Su ƙasar Turai har ƙwace yaron suke, su kai shi ya zama ɗan gwamnati, ko ya wata shida a dawo da shi. To wannan daga cikin, in akwai wata illa daga cikin illolin rayuwa a irin waɗannan ƙasashe ba tare da mutum ya tsananta akan harkar addini ba, da tarbiyyar 'ya'yansa bai tashi ya miƙe tsaye ba, to akwai wannan illar a ciki gaskiya. Ba yanda zaki, tunda kuna can ƙasarsu, dokar ƙasarsu ne, sannan kina ganin kina musulma kuma ɗanki zai zama kafiri, ba yanda zaki. To me ya kamata ku yi? Ku rinka ɗebo 'ya'yanku da kun haife su ɗan fara wayo kaɗan kafin su balaga, ku dawo da su ƙasashenku su samu tarbiyyar addini, su yi karatun bokon a ƙasashenku, ku rinka tura musu taimako su yi karatun addini, su haddace a sassa Islamiyya, su san 'yan uwa, su san dangi. Alabashi in sun girma sun gama makaranta, kai da hali ma university ma a sa su yi, tunda ai suna takardar ƙasar, sai a dawo da su daga baya. Kin ga sun samu tarbiyya ta addini. In ba haka ba, ke kanki ki tashi daga ƙasar ki koma wata ƙasar, koma ƙasar ku, kula da tarbiyyar 'ya'yanku, mai gidan ya rinka turuwa yana zuwa, ko ki rinka zuwa, shi fa alheri da kuna gani ku bar 'ya'yanku su lalace. To idan akwai wata matsala yau da waɗanda suke rayuwa a Turai suke fama da shi akan 'ya'ya, shine wannan matsala. Yarinya da ta girma za ta iya zaɓen kafiri, ta ce shi na ta aura, za ta iya kwana da kare, za ta iya rayuwa da on her own. Yaronka zai iya fita ya bar gidanka, ya ce shi bai sake zama a gidanka ba, bayan da za ka yi da shi, bayan da za ka yi da shi. to wannan yana daga cikin illolin da ake gamuwa da su. Amma ku rinka kulawa da wannan tarbiya ta kulawa ƴaƴanku, sasa islamiyyar ku tun wuri, ku rinka zuwa islamiyya, kuma ku rinka kunna musu karatuttuka su ji yaran ku. Yanzu matsalar fa yanzu yaro Bahaushe sai ga da yake iyayensa a Turai suke, bara a bari ma ya koyi Hausa ba, wai ana kyamar Hausa, wannan ba daidai bane. Ku sa ya koyi Hausa ya iya, in Fulatanci ne ma ya iya, saboda wata nan zai zo gida ai, wataƙila shi rayuwarsa ba a nan ƙasar Allah ya rubuta masa ba, wataƙila zai iya yiwuwa wani abu ya faru kuma duk a kore ku daga ƙasar, tunda takarda ce aka baku ta zama, an kwace takarda shi kenan ai. Da haka yana da kyau ƴan uwa su kula da wannan, sannan shiga cikin programs na addini da ku da ƴaƴanku, ku rinka zuwa masallaci, ku da ƴaƴanku ku rinka zuwa ta'alim. Wallahi inji na ƙasashen Turai din nan za ka yi mamakin ƙoƙarin da suke yi wajen da'awa, suna ƙoƙari fiye da yadda wasu ƙasashen musulmi wallahi suke yi. Akwai gurare na musulunci, akwai masallatai, akwai makabartun su, har makabarta, har makabar yanzu wannan wa yake ga hata a Ingila yace akwai makabarta bangaren musulmi da bangaren wannan daban, kawai dai biyan kuɗi ne ake yi, in ka mutu za ka biya kuɗi, aje 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 abin ne ka miliyoyin kuɗi za ka biya kabarin da za ka siya. To amma dai akwai wannan, ku kai suna da masallatai, suna da islamiyyu, in a sallah ne suna program da tarurruka na wa'azzuka. To amma sai mutum ya bar ƴaƴansa ba zai tafi da su ba, da safe sun tafi boko sun haɗu da ƴaƴan Turawa, sun dawo da rana an ba suna ta game, ana program ɗin addini ba ku a ɗaukan ƴaƴanku ku kai su. Yanzu baƙin malamai suna yawan zuwa Turai, baƙin malamai suna yawan zuwa Turai, ƴan Najeriya ne, ƴan Nijar ne, ƴan ina ne, suna zuwa Turai suna kai muku ziyara, ana ta wa'azzuka, ku dai biya ƴaƴanku da matanku duk ku rinka zuwa, kun samu dama. Wannan shine zai rage muku casualty ɗin, zai rage muku wahala ɗin, zai rage muku barnar, zai rage muku asarar ƴaƴanku. Amma akwai ciwo kware daga cikin mutum ya zo ya fada, ya zo ɗansa ya zo koma da makafiri, yana ji yana gani. Wannan mata mun mata addu'a, Allah ya yi mata, Allah ya ba ta mafita, Allah kuma ya kare ta daga dukkan wannan fitina, Allah ya dawo mata da danta kan addinin musulunci. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun yi aure da mijinta kusan shekara huɗu, ta ce amma mijinta baya gamsar da ita, ya ce kuma mu'amala aure sau biyu ake yi a wata kawai. Tayi ya ƙara ko ya gyara, wallahi ya ce. Ta ce wasu abubuwan ma dai ita take yi, saboda ita tana aikin asibiti, midwife ce ko nurse dai haka. Ta ce suna da ƴa wacce bai san cinta ba, pampers da komai dai ita take siya. Ta sha yin adashi ta bashi kuɗi ya ja jari, amma sai ya ce wai ga kasuwa ba ta yi kyau ba. To sai daga baya ta gane dai an turo mata ta WhatsApp, aka tura mata cewa fa BBN ita garanto ce, mijin ya ci bashi yake shi, a ce bashi yake ci mai ruwa, har ya masa yawa kusan yanzu ana bin shi kusan miliyan uku. Ma ta masa magana riba ne fa babu kyau, baya tsoron mutuwa ne, duk dai ta masa wa'azi, wallahi ya ce ya sani. Shine ta ce ita gaskiya fa yanzu tun tana yarinyar ta kai ya sa mata hawan jini. Ta ce Qur'ani kawai take karanta ta samu sauki, ta ce don Allah mallam ya bata shawara ya za ta yi wannan miji.
To Allah sauki, Allah sauki. Na farko dai gaskiya akwai abin da ana iya haƙuri, akwai wanda ba za a iya haƙuri ba. Hakkin mace ne ga mijinta ya biya mata buƙatar ta na saduwa a lokacin da take da buƙata, matuƙar yana da iko yana da dama, kamar yadda shi ma hakkinsa ne in ya neme ta ta biya mai buƙata. Mijin da zai zo ya ƙayyade wa matarsa ya ce a wata guda kwana 30 sau biyu zai alaƙa da ita, ina ganin akwai shiga haƙƙi da cutarwa da zalunci a ciki. Idan an yi masa magana ya gyara, ya ke gyara, in bai da lafiya ne ya nemi magani, idan lafiyarsa ƙalau ra'ayinsa ne to sai ki gaya masa ke ba za ki iya ba. Za ka gyara, bismillah mu ci gaba da zama, ba za ka gyara ba, khalas. Ga rashin biyan bukata na larurar da ba za ki je shago ki saya ba, sannan kuma kuɗin da ka tara je ciyo miki riba, me amfanin zama da shi? Babu wani amfani. Da haka ko ya gyara ya daina cin bashin riban nan, kuma ki daina bashi kuɗin, tunda Allah bai ɗora miki ba ya ci bashin riba kuma ki biya mai, kar ki bada kuɗin. Zai daina in ya ga ba inda zai samu kuɗin, in ya ga za su ɗaure shi zai daina cin kuɗin. Sannan abu na biyu, ki jaddada masa lallai kina da buƙatar haƙƙinki na auratayya. In zai gyara wannan ku ci gaba da zama ya kyau, idan ba zai gyara ba kuma kina ganin ba za ki iya jurewa wannan rayuwar ba to ki nemi ya sauke miki kawai ya baki takarda tunda kina da dan aikin ki Allah ya baki wani mijin ba shi ba wallahi alam na malam
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa yaji a wani wa'azin malam yana cewa haramun ne ayi alaka aure ai alaka da mace ba auren ta za a yi ba to akwai wata yarinya da suke alaka za zai aure ta sai iyayensa suka ce a'a dole sai ya aure yaran su ma'ana kabilar su kenan in ya so daga baya kowa ce ma ya je ya aura to yace yanzu ya samu yaran nasu zai aura to amma waccan din ma yana so ya aure ta to shine yake tambaya zai iya ci gaba da kula waccan din tunda dama yana da niyyar auren ta daga baya ko kuma yaya zai hakura ne kawai da su
yanzu dai yayi aure ya aure kabilar ta su ko ko zai aura
zai aura
to ai da mun shari'a ta hana kai mu'amala da ita ne saboda babu dalili amma tunda kana neman ta ne da aure a niyyar ka auren ta zaka yi ci gaba da gaisawa da ita kada ya wuce wannan kuma assalamu alaikum san kuna lafiya ina kaunaki insha Allah dan ci gaba da jira na zuwa wani lokaci wannan ba laifi za ku yi amma dai na faɗa na da maimaitawa bai halatta ba a shari'a saurayi kurin ya tokare wata budurwa ya rinka tura mata hotuna suna hira da ita cikin dare ya hana ƴar mutane bacci kuma wai ba auren ta zai wannan haram ne babu wani magana soyayya tsakanin budurwa da saurayi a addinin musulunci ba aure babu wannan zancen kwata-kwata a kiyaye ko kuma wata bazaura ta je tana ta hira da maza ai mutunci muke muna zumunci mutunci ba wani magana mutunci da zumunci mace ta yi da ƴar uwarta mace namiji da ƴan uwansa namiji wannan shine yafi saboda kullun haduwar maza da mata din nan ko da ku a waya ne da zancen nan fitintinin sa suna da yawa Allah ganar da mu amma gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum wannan ba laifi ina gajiya gajiya in asara sun mutu a masa jaji alheri ya same shi a faranta masa wannan ba laifi amma maganganu na soyayya dai ne nake faɗa wannan haram ne in dai ba aure mutum zai yi ba wallahu alam
Allah saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya so ya bude mata wajen salon ma'ana wajen wanke kai da ake wa mata da kitsoli da sauran sirrelle da sauransu sai ta ce wai sai aka tambayi wani malami akan ko ya halatta sai malamin yake cewa wai saboda mutanen mu Hausawa ba su cika yin irin wannan sana'a ba a hakura dai a nemo ta sana'a tace ita kuma ba abin da take so kamar wannan sana'ar a musulunci saboda tace an ce haramun ne wanda ba musulmai ba su kalli gashin bace ma ballantana su ta taba su yi mata gyara to tace idan ba a samu musulmai sun buɗe wannan irin wannan wajajen baya za a yi da wancan harancin shine tace dan Allah tana son ƙarin bayani
wannan sana'a take ta buɗe salon ki rinka yi wa mata gyaran gashi da kitso da lalle da gyaran jiki wannan halal ne ba haram bane halal ne ba haram bane matukar dai ba za su rinka buɗe miki tsiraicin su ba a kula ko da mace ne ƴar uwarta akwai inda aka halatta ta gani a jikin ƴar uwarta mace da kuma inda ba halatta ta gani ba to sai ku kula da wannan amma sana'a halal ce shi malamin da aka tambaya ai ba fatawa ya ba shawara ce ba cewa ya tunda mutanen mu ba sa wannan aikin a nemi wata ke hujjar ki tafi ƙarfi kuma kin yi jihadi kin yi da'awa kullum musulmi su rinka kai kansu gurin inyamurai gurin kafirai gurin arna mace ta kai kanta wata na mata lalle wata na jagula mata kanta wannan ba daidai ba ne da haka mijinki ya baki dama ki buɗe wannan sana'a ki dage ya baki dama kuma babu wani dalilin da ya hana ki tunda mata za ki yi wa ƴan uwanki sana'a ce mai kyau kuma kin kawo gudunmuwa a cikin al'ummar musulmi duk wanda ya ji cewa hajiya wance ce take za a kawo miki za ki samu kwastoma sosai in ba kwa zuwa kuna buɗewan to yaushe za a samu gyara da haka halal ne ki yi ba haramun ba ne ki ƙoƙari ki ja hankalin mijin naki yadda kuma ya gane malamin fa ba fatawa ya bashi cewa haramun ba ne babu dalili a kai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kafin mijinta ya ƙara aure sai mata ya sai mata sufuri jikakken dinki da sauran abubuwan kyautatawa a matsayinta na matar shi to sai ya ƙaro aure da ya ƙaro aure ita ma amarya sai ya sai mata waɗannan abubuwan irin dai wanda ya sai uwar gidan to sai take cewa ita bai mata komai ba fa a lokacin kuma a lokacin su biyu ne matansa ita sanda aka sai mata wancan ita kadai ce yanzu an saiwa amarya sai take ganin kamar ba a mata daidai ba shine take tambaya an tana so a mata karin haske
ne dole a haskaka ta kan dan ta zo da san zuciya yanzu priest ne sai mata da keken dinki da sai mata da waye waye da sai mata ai ba dole bane kyautatawa ne ko ba dole bane ba abinci bane ya kamata mata ku ringa tsayawa inda Allah ya tsaye da ku ya baki jari ya bude miki sana'a ya sai miki waye ya sai miki waye ya sai miki wannan kyautatawa ce a lokacin da yayi halal ko to yanzu kuma ya auro wata sai ya ga ita ma matarsa ce yana da kyautata mata kyautatawa ne sai ya kyautata mata kamar yadda ya miki ya mata yanzu da amaryan ta ce dole abinda aka yi mata lokacin ana auren ki ke kadai bata nan dole mijin sai yayi mata to bata da gaskiya amaryar dan bata da haki saboda kuma a shari'a ba za a ce dole sai yayi ba da wancan lokacin yana da iko yayi yanzu kuma bai da iko sannan kuma ai ba kuku bi bane ke kadai ne yayi miki wannan abun to amma yanzu ra'ayin kansa ne ganin dama ne kyautatawa ne ce kyautatawa da haka ba za ki ce wai dan ya sai mata fridge ke ma sai ya ƙara sai miki fridge bayan da ya sai miki ba wannan son zuciya ne wannan wannan ba daidai bane kuskure ne wannan kamar yanzu misalin ya sai miki mota kina hawa sai yayi amarya ita ma sai sai mata mota sai ki ce yanzu tunda ku bi ne mota biyu zai siya akwai hankali a cikin wannan tunanin ba daidai bane ki bar mijinki tunda yana muku adalci daidai gwargwado ki lallaba shi fa ko yanzu kuna ma magana an sai muku kaza an sai muku kaza sauran matan yanzu abinci ma yake nema ba samu ba tukunna Allah ya rufa asiri da haka mijinki bai laifi ba anan ke ne kika zo da san zuciya ki shiru ki rufe bakinki amma in ya zo da wani abu daban ya fifita wutar a kanki to sai ki tambaya a baki amsa shi kuma Allah ya sa ya gyara na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa ko take cewa tana yawan mafarkin abu yana danne ta kamar da nau kenan ake cewa to dai tayi ta faman addu'o'i da sauransu dai da ƙyar da su kalmar shahada su yayi dai da ƙarshe dai tana samu abin nan ya daga ta amma a firgice take tashi shine take tambaya me hakan yake nufi sannan me za a yi don a guje wa wannan dannau din
abin da yake nufi akwai shedanu a jikinki aljanu ne da inda kaje ana dannau din nan aljanu ne shine yake shiga jikin mutum ya jawo masa wannan menene amfanin maganin sa kwanciya da alwala kwanciya ta bangaren dama karanta qulhu wallahu kafa uku falaki kafa uku nashi kafa uku a shafa da ayatul kursi a toba a jiki idan da hali a karanta suratul tabara da suratul sajda shine abin da zaki ta insha Allah za a samu waraka wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa baya jin dadin zama da matarsa saboda ba ta yi masa ladabi kuma bata san darajar miji ba yace amma bata yi karatu sosai ba kuma ya sa ta a makaranta bata zuwa yana koyar da ita a gida wai sai ta ga dama sai yace ina neman shawara yana so ya ƙara aure amma matsalar shi yace bai da sha'awa ko jima'i baya iya yi sai ya sha yaji dakan maza wai
muna abu ne yaji dakan maza
eh ina ga
maganin maza da yan mata
eh
a'a yan Najeriya ma suna
yi yaji dakan maza
yi mana
okay
kai ma ka sani ai injiniya
ya ce shekara biyar yana neman magani gaskiya bai dace ba an ce sanyi ne an ce sihiri ne duk dai wallahi ya ce shi ne ke tambayar malam shawara
to na farko dai wannan wa'azi ne ga duk wanda zai aure kare kuskure aure jahila duk wanda ya kuskure ya je aure jahila mara karatu to ya shirya da haƙuri da wauta da rashin hankalin da za ta yi masa amma ba cewa ne haram ne a aure jahila ba duk wanda ya auri wanda ba ta da ilimi ba ta da karatu to in ba sa'aye ba in ba mai son karatu ba ne to jahilcin za ta yi taimasa a cikin gidansa sai dai in yan tana son sa kuma yana da ƙarfi a kanta ya dora ta akan neman ilimi, wannan kuma yayi jihadi ya dauko mara ilimi ya kawo ta ya bata ilimi, wannan yana da kyau. Inda kaga bata yi karatu ba, aure ta bata san darajar karatu ba, ya sa ta makaranta ta ki ta yi, tana ta bakanta masa rai, bata biya masa bukata, baya jin dadin rayuwa da ita. A matsayin sa na mai larura kaga baya samun cikakken biyan bukata ma tattare da ita. To wannan illar auren mace jahila kenan. Ku kuma mata ku tsaya ku yi karatu, ku inganta kanku da karatun zamani da na addinin musulunci, don yana kara muku kima, yana kara muku daraja, yana kara muku daukaka, yana kara muku kyau. Zama da jahilci ba ɗabi'ar mace bane. Duk wata mace da take so ta yi daraja to ta yi ilimi, kuma duka ilimin nan guda biyu, don zamani da na addinin musulunci. Abu na biyu, ka gamu da matsala, matarka bata maka abin da kake so, watakila wannan yasa ka fara tunanin za ka kara aure. Na'am, tabbas wannan dalili ne daga cikin dalilai da yake sa mutum ya ji zai kara aure in bai samu biyan bukata a wurin matarsa ta cikin gidansa ba. To amma matsalar ka shine baka da lafiya, sai ka sha yaji da kan maza kake iya rayuwa. Ka tabbatar baka da lafiya, ka tabbatar kenan ita kanta wannan mace ɗayan guda ɗaya baka iya biya mata hakkinta na shari'a, kuma ka san cewa hakki ne ka sauke mata hakki. To ya zaka je ka ƙaro wa kanka nauyi bisa nauyi? Bai halatta ka je kai wannan aure ba a yanzu, sai dai ka saki wannan matar ka auro wata, wataƙila ta ci gaba da maleji, ka ci gaba da haƙuri da ita. Amma ka hada mata biyu baka iya biya musu bukata, zaka tara wa kanka tashin hankali da damuwa. Daga ƙarshe in ba sa'a kai ba, matan naka za su je suna neman maza. Ina maimaita muku, ku mazajen da kuke kauracewa matanku, mazajen da ba sa bawa mata haƙƙin su na shimfiɗa, akwai hadarin matanku su je suna neman maza a waje. Wannan yana faruwa ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ana samun matan aure suna zuwa su yi alaka da maza a waje, kuma suna zaman auren. Ko kwanan nan mun amsa wata fatawa, wata mata mijinta ya ce ta je ta yi duk abin da za ta yi, bare kula ta ba ruwansu da ita. Kuma ta je ta yi zinan ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba. Ta ce ba ɗabi'arta ba ne, amma shi ya sa ta je ta, saboda ya ƙaurace mata, baya biya mata buƙatarta. Da haka ku sani mazan da kuke kauracewa matanku, akwai hadarin ku jefa matanku cikin zina, akwai hadarin ku jefa matanku su yi alaka da makotanku. Mazajin da kuke kauracewa matanku ba ku sauke musu hakkin su na shari'a na shimfiɗa, ku sani akwai hadarin su iya neman direban ku, akwai hadarin su iya neman makocin ku, akwai hadarin su iya neman abokin ku, akwai yiwuwar su iya neman dan gidan ma. Da haka idan ka je ka auro mace, baka iya biya mata bukatar ta ita karan kanta, sai ka je ka karo mata wata, ita ma din ragas mutuwar mutuwar kasko za a yi. To koda sun haƙura suna bin ka, wataƙila kana da kuɗi, wataƙila kana ciyarwa, wataƙila ba sa son auren su ya mutu, to kuma shedan zai iya musu wahayi su je su rinka zina, suna gidanka aka tara maka ƴaƴan da ba naka ba. To wannan shi nake ji maka tsoro. Ko dai ka gyara wannan matar ta yanzu da kake tare da ita a yanzu, ta gyaru ta zama mutum mai kirki, ka ci gaba da neman magani, Allah ya baka lafiya, ko kuma ka sallame ta ka auri wata sabuwa, ka ci gaba da maleji da ita. Amma ka je ka kara aure a cikin wannan yanayi, ba kai ka da kanka san baka biyan hakkin wannan, sannan ka karo wata ita ma ka tozartar da ita, bai halatta ba, wallahi alam. Na'am,
ita ma wacce zai auren ya kamata a sanar da ita, san bai da lafiya.
Tabbas ita ma wanda zaka aura kamata ka sanar da ita, ta san baka da lafiya, ka ce mata ga larurarka, dan kar ka je ka dauko mai tsananin bukata ku zo ku samu damuwa da ita. Wannan shawara ce mai kyau kwarai da gaske.
Allah ya saka da kare. Wannan take cewa al'ada ta ce ta rikice sanadiyar yin allurar family planning, da tana kwana 6 tana budurwa, da ta haihu, in ta haihu jini zai dauke bayan kwana 3, shekara 10 da aure, daidai ta bayanai dai. Tambayar ta dai ita ce wai al'ada wata tsakanin wata da wata, kwana nawa ne shine tambaya ta taya za ta gane jinin da yazo sabo al'ada ne ko na rashin lafiyar ne ko na family planning din ne
mafi rinjayen mata dai kamar yadda malamai suka faɗa a duk wata daya suna iya yin kwana 6 7 8 duk wata kenan kaga suna zaman tsarki kwana 20 da wani abu to masu larura kuma suna iya yin kwana 15 tsakanin jini da jini kwana 15 in ya wuce wannan ya zama na rashin lafiya ne da ake tafi asibiti kije ki neman magani wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai akwai wani project da suka yi sunan shi ko 52U ne sun yi rajista dala 21 sannan ana so mutum ya saka mutum 10 a kasan shi sannan da account din da zai sa da wanda ake so a bude sannan referral din mutum 10 da aka sa su ma sai an ƙara sa kuɗi a ciki to akwai wata wai a ƙarƙashin ta taje ta sa mutum 10 to amma wai sai abin ya kulle yale ne shine take tambaya wai bata samu ko kobo ba shine take tambaya haƙƙin ta yana kanta tunda ita ta kawo ta ko kuma yaya
daman caca ne ai duk waɗannan mu'amaloli na caca kawai suna yaudara ku suna amfani da jahilcin ku da rashin wayewan ku ne kawai mutum ya je ya bude wani online wani banki da bai da wani asali da wata caca da tunanin wata riba ta ƙarya sai ta karɓi dukiyar ku ba tare da haƙƙi ba kin zalunce su tunda ke kaje kika jefa su amma idan da yarjejeniya ne kin gaya musu cewa wannan kuɗin ga inda za su je kuma suna mu'amala ne da bankin directly asara tana kansu idan ku daman suna jiran ke ne za ki musu ihsanin ke za ki ba su sai kin biya su kuɗin su wallahi alam
kuma take cewa tana da miji shekara 1 da wata 9 da auren su amma ba fahimtar juna duk sanda aka zauna kusa da shi ma sai ya ce gaskiya kar a dame shi sai ta daina zama kusa da shi in ta gaishe shi ma baya amsawa to ita ma kawai sai ta daina gaishe shi wai shekara tun wancan azumin take roƙon shi dan Allah ya sai mata hijabi amma ya ki kuma sai gashi wai zai biya wata kuɗin waya zai sai wata waya shine haushi ya kama ta dai wai ta daukar masa 500
shine 1500 ko na
500 dai gaskiya ta ce bana da 1500
wannan
mutumin da zai sai ya ki sayan hijabi
yana 500
500 shine
na wanda 2500 ta darje ta dauka
shine take
ta dinka hijabin ta ba wani laifin da ta yi wani laifin da ce Allah sai ya wasu mazan akwai azzalumai malam kuma wato ka sani me yanzu kaga ita fa ba ma magana zama auren take ba ta hakura haka din
1500 din da ta dauka
shekara guda mutum ka yana neman ka sai mai hijabi shekara guda
ba a zuwa kusa da shi a daina zuwa dai shi
wannan kaga azzalumi ne wannan azzalumi ne ai ba 1500 ma zaki dauka ba kudin hijabin zaki nema sosai ki sa dinka miki in yazo ki masa kwalliya ki zauna a gaban sa yace daga ina kice daga aljihunka Allah sauki maza dai ni ina kira iyaye ku rinka jin waɗannan fatoyin dan ku san suwa za ku rinka bawa yayanku kullun idan aka faɗi irin wannan fatuwar tunani yake to wanda duk yazo zai bada yarsa wallahi ya rinka tuna halin mutane azaba da maza suke wa mata ayo Allah ya sauke kawai na'am
Allah ya saka da alkari wannan take cewa menene hukuncin matar da take gaisawa da irin classmates dinta bayan ta yi aure wai har suke
maza
eh maza kuma har suke hirar rayuwa irin dai aure irin hirar rayuwa sannan idan ta haihu ma haka ko wani abu ya tashi yana turo mata da gudunmawa
to haram haram me yasa duk matar da take da miji haram ne ta ci gaba da mu'amala da wani miji wanda ba nata ba idan zai kawo taimako ya kawo wa mijinki ya ce ranka ya daɗe ga wannan taimako ne na baka a bawa baby wayan da kike yi da mijin da ba naki ba haram alaiki wallahi sai Allah ya kama ki za ki je wala kiri ya damke ki kai bayanin wa school mate ko classmate rayuwar gargajiya, kurin rayuwar rashin addini, kuna hira da mazan da ba nan ku ba, bayan kin yi aure wai kina da wani aboki, ke kina da aboki da mun kina da wani aboki bayan mijinki, haramun ne wallahi. Ki je ki tuba maza, Allah ya yafe miki. Na'am.
Allah saka da alkari. Wannan take cewa mijinta ya ki sata a makaranta, kuma ta ce ba ta da kuɗin da za ta yi karatu, shine ta ce da Allah wai ko wani akwai wani wai brownish online academy wani wasu ma shine take so, idan Allah malam ko zai sata a ya biya mata, ba ta da kuɗin wai da za ta biya tun da mijinta ya ki.
Hajiya, Allah miki albarka. Malam Abdullah baya biya wa matan aure kuɗin makaranta. Kar ki jefa ni cikin abin da ba zan iya ba, kuma bai shafe ni ba. Yanzu kai injiniya tsakani da Allah, mace tana da mijinta da aurenta, ko yaƙi mata aure ce fa, ta zo ta turo mana nan fata ba mu biya mata kuɗin makaranta, kuma makarantar boko ce ba.
A online na islamiya ne, na ga gaskiya.
To ni dai saboda fitina gaskiya ba zan iya yi ba. Taimako dai muna taimako fi sabilillah, amma wannan taimakon a'a, wata hanya dai za mu yi. An fahimce ni kuwa?
An fahimta.
Eh?
An fahimta.
Yawwa, ina da uzuri ko?
Gaskiya ba.
Yawwa. A'a, ai ko ya dare. Ka san mata Allah musu albarka, su suna da kyakkyawan zato, ba su damuwa. Yanzu kai yanzu tsautsayi yanzu ya sa ka je ka biya wata matar aure kuɗin makaranta, a je a gane. Ina ruwanta da gemun ka da wani fatawa da kake barwa? Ai ba zai ba. Na yadda taimako ne, kuma wallahi ba wai mugunta ko ƙeta ko ƙin taimako, muna so mu taimaka, muna sha mu taimaka, amma taimako ma ka yi na hankali, kuma ka yi abin da kai ma mutuncin ka zai kubuta. Haka kurin matar aure tana neman makaranta, miji ya ki biya, kurin ta turo ka biya mata, in ya je ce wani abu mai zaka ce? A'a, a dai ƙara tunani. Ban sani ba, dai wani yana yi ni ba na yi gaskiya. Allah mana afuwa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita shekarar ta 20, tun tana da shekara 18 ta samu mijin aure hafizin alqur'ani, malamin ta nema, yana da ɗabi'u masu kyau, yanzu kusan shekara 3 suna tare. Lokacin tana College of Nursing, mahaifinta ya ce su ba shi lokaci, sai ya ce mata gaskiya baya son abin da zai bawa karatunsa matsala. Tana dab da gama karanta, sai aka bawa shi saurayin nata wata yarinya ta daban. A takaice dai yanzu wai 26 ga wannan watan za a daura musu aure, tunda ita ta baban yaƙi ba shi dama. Shine hankalinta ya tashi kullun cikin addu'a take, tana ta kuka da ba shine take neman shawara. Ya ce dai shi gaskiya duk sanda ta shirya zai iya aurenta.
Ta biyu kenan?
Ta biyu.
To ai sai ta gode wa Allah.
Amma mahaifin yaƙi bai amince ba. Duk dai shi ne take neman malam ya bata shawara.
To alamu dai yana nuna kamar mahaifinki baya son wannan saurayin da kika kawo.
Malamin islamiya ya sayyadi.
Eh, a'a, kar ka fassara ka ce malamin islamiya ya sayyadi, ai tun da dai bata faɗa ba.
A ta faɗa mana abu, ka ji ba hafizin Qur'ani malamin ta ne?
To amma ta ce dan shi ne uban ya kewaya. Malamin islamiya ya sayyade malam, yanzu ai su suke daraja, suke kasuwa, kai ne baka sani ba. A wajen masu addini, masu tsoron Allah, wanda suke neman zaman lafiya a gidan aurensu. Kar ka rike kasuwar malamin islamiya da ya sayyade. Ita din ai kaga shi ne ya mata yar boko ce, ta yi School of Nursing, kuma wannan mahaddacin Qur'ani take so, malamin islamiyan shi din take so. Wataƙila uban ne? To, ai haƙuri, wataƙila akwai wata illar da bai ta faɗa ba ita yarinyar. Ba ƙirƙirar illar nake so in ce ba, za dole mu mata fatawa a based on abin da ta faɗa. Tunda ta samu miji na ƙwarai salihi, mutumin kirki, bai kamata uban ta hana ta aure shi ba, ya kamata ya taimake ta. To kuma ga shi jinkirin ya sa har ya je ya aurensa, bai yi laifi ba. Ya ma burge kwarai da gaske, tun da ya ce yana nan dai kofa guda suke, in tana son ta yi ta biyu shi kenan sai ta yi ta biyu. Yanzu me za ta yi? Ta yi kokari ta convincing, ta jawo hankalin babanta ya bata dama ta auri wannan bawan Allah, kuma za su ji daɗin auren, tun da tana son sa yana son ta. Uban ya kamata ta tura ai wa nasiha, shi kuma mijin da yake neman ta din shi ya kamata ya tinkari uban ko ya tura ayi wa uban nata magana a fadi yana da wata illa ne da ba za a bashi ba
tunda an ji ya ce zan yi yaki
akaram kallawa ya kamata ka gane wani abu guda fa ko malamin islamiya ne ko mahaddacin qur'ani ne akwai wani abin da kuma fa dole sai da shi ayi auren nan ko ba ka bane sai yana da iko alhamdulillah ya haddace qur'ani ga karatu zanzan raurau malamin islamiya ne iya salaha to amma babu abin da za a ci ba sana'a kaga ai bai cancanta a bashi mata ba tunda dole sai an samu iko da hali da zai rike ta to tikila ko uban yana ganin ba za ta iya ba zai iya bane ba idan kuma kawai dan dai talaka ne to sai a sa ai masa wa'azi a masa nasiha kuma ni ina ganin in Allah ya sa da a yadda nake tsammani yarinyar nan za ta auri mutumin nan tunda ta makale tana so kaga har kuka take a kansa insha Allah ki je ki ci gaba da sallah da kiyamul layli Allah zai hada ki da mijinki kuma Allah ya dawo da hankalin mai gidanki babanki kenan ya gane muhimmancin ki auri wannan mutum ya hada ku da shi wallahu a'lam
kana saka da alkari wannan yake cewa a Libya yake ya je har aka kama shi dai aka sashi a kurkuku sai da ya shekara kusan biyu matar shi da take nan ma an kashe aura to yanzu dai yace wallahi ba shi da kuɗin da zai dawo Najeriya to akwai wani da ya haɗu da shi wani Krista wani dai wanda ba musulmi ba a can Libya sai yace masa zai ba shi kuɗin mota da komai da jari amma fa da sharaɗin zai shiga addinin su shine yace to dan Allah ya halitta ya karɓi wannan kuɗin ya gudu ya taho washe bai shiga addinin ba
to Allah so bai halatta ba ai kai musulmi ne ai ana so ka nuna kyakkyawan hali da ɗabi'a kar ka nuna kai mai yaudari ne ka ce masa ka bani bashi ka ce maka mini in dawo gida ga abin da ya same ni ba sai na shiga addinin ka ba ba ni da ra'ayi ka gaya masa yanzu Libya ma irin ƙasar musulmi Libya kasa irin ta musulmi har wani arni ya kira ka yace zai baka wani taimako da ka je kai wannan zaluncin wanda ka bi masallata kai bara kai roko da ka je kai wannan wanda ka je kai aikin karfi ka nemi kuɗi ka dawo gida ne kai yanzu ka zo kai asara guda biyu ga ridda ga rashin mata in ka dawo ma fa baka da mata tunda alƙali ya kwace matar ta kan aure da ita ga wani wanda bai kamata gaskiya su kwace matar nan a iya shekara biyu ba sun masa gaggawa gaskiya
a iya na kurkukun fa
na'am
a kurkuku ma ka dai sai da ya shekara biyu
okay ba wai da kuma raban sa da matar ta shekara biyu bane
eh ba da ba shekara biyu bane
wata kila yayi da yawa ne da haka dai bai halatta karbi wannan kuɗi ba ka hakura
kuma a ji hankalin masu tafiya da
biyu eh wallahi wallahi ai malam wannan wani karatu ne mai zaman kansa sai dai hakuri mun samu gabawa ta nan zamu yi magana akai Allah ya kubutar da mu Allah ya ganar da mu ka ci gaba da hakuri ka ci gaba da nema Allah tabaraka ta'ala insha Allah ta'ala zai baka yadda zaka yi kuma zai yassare maka amma yanzu malam mutum namiji saurayi matashi yana da lafiya a jikinsa ya kasa samun kuɗin motar da zai hawo mota daga Libya zuwa Najeriya haba malam har yi ado ana tallata masa ridda haba ina ga akwai mutuwar zuciya a ciki ka gaya masa da kuna waya ka gaya mai ya ji tsoron Allah ya je ya yi aiki ya sana'a kuran wallahu alam
ita tambaya ta ƙarshe take cewa a wajen a ƙasar waje take ita ma wajen sai da abincin su a wajen sai da abinci take aiki to ana sai da naman alade da sigiya dai haka to shine take tambaya ya halarta ta ci gaba da aiki a wajen sannan kuma wannan tambayar ta yawaita masu aiki a ƙasar wajen nan ba sa samun lokacin yin sallah ba a barin su su yi sallah ya kamata malam idan ya je a ƙara ko ƙungiyoyin su za a ja hankalin su ya kamata a ce ban san ko su ƙasar waje babu yancin addini bane da zai zama kullun ita ce in ta ce za ta yi sallah ba sa barin ta tun a wajen daukan aikin ma ta caccanza wajen aiki amma kwata-kwata in ta je ba su ba su yarda a yi sallah ba ta ce ma a dinga cirewa albashinta minti 15 za ta dinga zuwa tana sai sun ce ba su yarda ba za su bari ta yi sallah ba
To, na farko dai bai halatta ba musulmi ya je ya yi sana'a a inda ake sayar da abin da Allah ya haramta. Naman kare haram ne, naman alade haram ne, giya ma haram ne. To, bai halatta ba musulmi ya kai kansa ya rinka sana'a a wannan ma'aikata da ake sayar da waɗannan abubuwa da Allah ya haramta. Na ɗaya kenan. Sannan kuma bai halatta ba musulmi ya je ya yi sana'a ya kama aiki a inda ba za a bashi ya sallah ba, ka ɗauka wannan ma'aikatan haramci gare kai aiki a cikinta. Allahumma illa wanda ya riga ya shiga, to sai ya yi ta maleji ya haƙuri ya canja wurin aiki. Kuma bai zai yi a ce duk ƙasashen waje gaba ɗaya kowace ma'aikata ka je ka nemi aiki bara abu da yake sallah ba, ba haka ba ne. Wataƙila an bi albashi mai kauri malam, waɗancan wuraren suna ba da kuɗi mai yawa, shi kuma Bature fa ba ruwansa minti ɗaya ba zai bari ba, ba irinmu ba ne ba. Kana aiki ma'aikata an ɗauke ka ka fita cin abinci kawai sai ka yi awa uku kafin ka dawo. Malam Bahaushe kenan. Ogancin haram. Cin abinci kullum mutum yana ma'aikata ofis sai ya ce ya tafi cin abinci, wallahi sai ya share awa uku. Bature ina zai yarda da wannan? Akwai wannan wana sun yanzu haka yana jin ma Ingila yake. Duk ranar da na kira shi a waya idan yana wurin aiki sai ce akarma kallawa ina wajen aiki ne, sai da daddare fat kafin ma ne sallama ya kashe ta. Yi wallahi babban mutum ne kuma mai daraja, amma ni ban damu ba saboda na san yana cika halacci ne. Ka san me suna da kyamarori ne,
CCTV
suna da CCTV kyamarori, ko waya ka ɗauka yana kaiwa second kaza minti kaza za a gane ka buga waya. Mu yanzu fa mutum zai zo, watakila likita ne, watakila ma'aikaci ne, waya haka zai ɗaga yana hira da wani abu ya sa hansu na kai ga lafiya ya tira hula a bakin ofishinsa, kuma wajen akwai mutum 30 suna jiran sa. Wallahi sai ya gama buge-bugen waya sai saurare su. Daga baya ma kafin a gama ce jama'a na tashi. Ba mu da kirki, halinmu bayi da kyau. To wasu ka'idojin da suke sawa a kan gaskiyarsu ne suke sawa, amma su ba musulmi ba ne ba sa sallah, su ba ruwansu da sallah. To kai musulmi ya za ka je ka zaɓi ma'aikatar da ba a fi sallah? Sannan su cin kare ko naman alade ba wani abu ba ne a wajensu, ko shan giya, it's common. To tunda su addininsu bai haramta musu ba, to kai tunda addinin ka haramta, me yasa za ka je ka nemi aiki a wannan wurin saboda neman kuɗi? Ka je kai wata sana'a da koda albashin bai kai wannan ba. Su ƙasashen wajen suna fama da barazana da irin waɗannan abubuwan da yawa. Ko kwanan nan wata ɗaliba ta take gaya min daga Canada, tana wani ɓangare take cewa yanzu haka an kafa doka a wasu ɓangarorin ne ko duka ƙasar ne ba ta sani ba cewa ba za a sake yin sallah a makaranta ba, kuma ba za a sake yin sallah a ma'aikata ba. To lallai, lallai ni ma wannan ɗin wadda ta yi min magana daga Canada ne take. Ta ce doka ne aka sa a ƙasar, wai an samu wasu malamai ne musulmi sun je suna ƙoƙarin koya wa yara wai addinin musulunci, sai gwamnatin ma ta kafa doka ta ce to amma daina sallar gaba ɗaya. Ko irin prayer room ɗin nan an hana ground, ba za a yi sallah ƙasar ba ta sallah ba ne gaba ɗaya. Da haka duk wanda ya zo makaranta lecture sai ya gama ya koma gida ya sallah. Ko wanda ya je ma'aikata, komai imaninka in za ka kai ƙarfe 5 na yamma to fa ba za ka yi sallah ba. Kuma ko break ka fita ma break ma a lokacin break ka je kai musu sallah a ƙasar wurin ma an haramta yin sallah a wurin. To kaga wannan in doka ce ta ƙasar gaba ɗaya, to na ya zama larura ba yanda za su yi. Dole sai dai su yi haƙuri su zo su yi ta haɗa sallah kafin Allah ya canja musu wani abu wanda ba wannan ba. Abin da ya gaskiya ya tsere wuri. Allah ya sauke, Allah ya gyara halinmu, kuma Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.
To ma sauraro duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri, kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku wanda suke cikin group na fatoyi 1 and 2, za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku. Sannan masu turowa ta WhatsApp a lamba +234 8098459565. muna godiya ga wanda suka dauki wannan shirye kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba da Lukman Bello Nawela sannan muna godiya ga babban editor mu Abdullahi Rabiu Mustafa wanda yake kara tace tambayoyi sannan za ku iya kallon wannan shirye kai tsaye a channel din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya da ke YouTube mala akwai wanda suka turo da addu'o'i marasa lafiya masu neman aure da masu jarabawa ma da duka da sun turo sai a rufe mana da adda
to Allah muke roko Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ya jigan iyaye jigan magabatan mu ya sa mu cika da imani kuma duk wanda ya rubuto takarda yake neman wata addu'a ya Allah ka amsa masa a cikin wannan dare Allah ka amsa musu Allah ka biya musu bukatunsu mu ma Allah da muke karantawan Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka abinda muka yi na daidai a ciki Allah ka ba mutane ikon aiki da shi
amin
abinda muka yi kuskure ko mun faɗa ba daidai ba ko mun fassara ba daidai ba ko mun yi bayani ba daidai ba Allah ka yafe mana
amin
mu ɗan adam ne muna iya daidai muna iya yin kuskure kuma kofa guda take duk wanda yaji mun amsa masa fatuwarsa ba haka yi ta ba ko kuma bai fahimta ba zai sake rubutowa sai a sake masa bayani insha Allah wadanda suke da larurori suka aiko Allah ka biya musu bukatunsu bazan sauke hannuna a nan ba sai na yi addu'a wa ƙasa ta Najeriya da sauran ƙasashe wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ba mu lafiya zaman lafiya
amin
wanda abin abubuwa da muke ciki wannan shekara na firgici da damuwa Allah ya yi mana musamman wannan jihohi namu na arewa matsalolin tsaro da muke ta fama da shi rayuka da suke ta salwanta dukiyoyi da suke ta salwanta firgici da tsoro da aka samu mutane da asara da ake ta yi Allah ka takaita mana Allah ba mu da abin da za mu yi illa mu roƙe ka mu yi addu'a ba zan manta da jihata ta Kano ba dole mu yi addu'a wa jihar Kano tana cikin barazana sosai jihar Kano tana cikin barazana sosai Allah ubangiji ya bada tsaro ya bada lafiya da zaman lafiya
amin
ya kare wannan jiha tamu ya tsare ta daga dukkan bala'i
amin
ya tsare ta daga sharri masu sharri da abin da za a kulla na cutar da wannan jiha da wanda suke cikin wannan jiha Allah kada ka bada nasara
amin
sauran jihohin mu su ma Allah ka ba su kariya ka tsare su gaba daya
amin
Allah ka ba mu baki mai fasaha da basira da ikhlasi da zamu faɗa mutane su fahimta
amin
Allah ka raba mu da kuskure ka raba mu da son zuciya
amin
ka ba mu damuna mai albarka Allah duk asaran da muka yi ka mayar mana da alkhairi
amin
albarka a rayuwarka a rayuwar mu na kuna nema Allah ka ba mu da mu da ƴaƴan mu da iyalan mu
amin
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh